الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يمقوا ما سوء جنوب نسلم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا 22 gawatan sha'ban ramadan saula 8 ko 7 kaurar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 hakan yayi daidai da 2 ga watan 3 na shekara ta 2024 a shekarun gregorian calendar yau take rana ta 8 jiya na ce 8 amma 7 ne cikin jerin gwanan laccoci da ake gudanarwa a wannan masallaci Masjidun Nur da ke nan birnin tarayya Abuja inda suka zamto laccoci ne na taryan wata mai alfarma kuma muna godiya wa Allah subhanahu wataala yanda Allah ya sanyawa abun albarka da kuma irin hadin kan da kuke bayarwa ga ku dai yan birni amma kuma ba ku kasa abui wa ba ku gajiyawa wajen sauraron wa'azi kamar inda aka sanar cewa yau lecture ta matasa ne ba sani ba ko jiya mutane sun dauki zancen nawa kamar da gaske nake cewa marasa hula su zamto sun fi yawa a kusa-kusa da mu ga dukkan alamu haka abin yake taken lecture kamar yadda aka sanar ita ce gudunmawar matasa wajen canji na gari a mahangar shari'a matashi shi ne wanda ya samu kansa a wani lokaci daga cikin matakaiyar rayuwa yaya abin yake za mu ji daga gurin malama amma dai zan bude da maganar Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kara masa yadda da yake cewa samartaka wani yanayi ne da yake kama da yanayi na hauka domin kwakwalwar sa tareri take shi yasa a lokacin da ke cikin wannan hali da wahala a ganshi yana yin aiki irin na da taku domin abin da kwakwalwar sa shirya masa shi yake yi wannan yasa musulunci ya yabi saurayi da yake irin wannan mataki kuma ya zamto mutum nagari mutumin kirki har manzon Allah ya lissafa shi a cikin waɗanda za su kasance ƙarƙashin inuwar Ubangiji ranar da babu inuwa sai inuwarsa akwai washabun nasha'a fi ibadatillah idan muka kalli alqur'ani za mu ga alqur'ani fa wato idan wani ya yi aiki wanda yake ficacce ko wani gawurtaccen aiki sai ka ga inna matasa ne sai ka ce Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ko annabin Allah yayin da ya fito na fito da wasu waɗanda suke makiya Allah da suka tashi ambata waye wannan abu suka ce wannan sai mata shi sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim wannan a wancan lokaci kenan da lamura suke daidaice duniya ba ta hausa ne ba ina a duniyar globalization duniyar da ta zamto kamar a daki guda ga abubuwan sha'awa da abubuwan fitina da abubuwan da suke wato canjawa mutane tunani sai zamto cewa tarbiyyar mutane a wannan lokaci na da matukar wahala yanda ko da ka kai yaro makaranta ko ma ya haddace alqur'ani ko yana zuwa masallaci idan ya zamto cewa yana alaka da sauran duniya Allah kadai ya san ya hakikanin sa yake wannan ya saka da yace jerin gwanan laccocin an yi tayin su ne akan abubuwan da suka shafi rayuwar mutane da kuma yanda ya kamata mutane su fuskanta to sai aka ce bari mu duba wannan bangare mai matukar muhimmanci saboda da kije da yan shekara dab da 70 irin su shugaban mu a wannan markazi ko a wannan cibiya da sauransu annan su zaka iya cewa yanzu rakiya suke yi waɗanda ake tsammanin su ne jagororin gobe su ne matasa shi yasa dole a ware musu zancen da ya dace da su ba falacce nake ba bayan Allah kamar da kuke gani an gayyaci manya-manyan malamai kuma malamai matasa waɗanda kowane daga cikinsu ba wanda ya kai 50 kuma in ce a cikinsu akwai wanda 40 ma tana masa barazana sannan kuma shi ma wanda kuma ya aka iya ya zamto malam ko saboda haka ya zamto zance ne muke so mu ji shi daga masu abun kan abun da ya shafi su ba tare da bata lokaci ba ina gabatar muku da manyan malaman nan waɗanda suke dukan su abokaina ne ni ma don cikin matasan nake a'a wannan ya girme ni da shekara 2 ni kuma na girme wannan da shekara da yawa kuma dukan mu mun yi karatu tare a Jami'ar Musulunci ta Madina bal ma dukan mu shekara guda muka je Jami'ar Musulunci ta Madina duk da yake cewa na riga su kammalawa amma ba kariyo ba suka samu ba kun san Malam Abdullahi sai na dan taba shi ko Dr. Jabir Sani mai hula kuma kwamishinan harkokin addinai ko addini ne na jihar Sokoto a yanzu shi ne ke hannuna na dama yayin da ɗaya damar tawa akwai Shehi Malami Abu Atif Sheikh Abdullah Usman Gadan ɗaya zan fara gabatar da wannan tambayar ko tambaya da ta farko ga shi Malam Jabir gabatar Malam bayan wannan doguwar magana da gabatarwa da nayi da ya ce wa taku ne ka san sauran kwanakin malamai na ne saboda ka ina tsare-tsare amma yau a sake nake sosai wane ne matashi kuma mecece samartaka
innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bai in fara da jinjina ga kwamitin wannan masallaci ko kwamitin da ya shirya wannan lecture ko jerin gwanin lecturoci masu albarka wadda wannan ita ce ta takwas kamar yadda Sheikh Ibrahim DC ne ya faɗi wayannan lecturocin sun yi albarka sun yi haɗu sun kai inda ba ku yi tsammani ba ɗaya daga cikin dalilai shine an sa malamai gaba su tattauna matsalolin al'umma a arewacin Najeriya babu wasu mutane da Allah ya saka makarbuwa ga mutane kamar malamai duk abin da kake so ka cimma idan ka samu malaman addini a gaba zaka samu nasara akai akwai wasu mutane da su ma suke da karbuwa suke iya tara jama'a da yawa amma ban yi muku dan analysis tsakanin da suke tara jama'a da kuma da malamai suke tara jama'a yanzu ƴan siyasa an tashi campaign suna iya tara jama'a da yawa wanda suka yi ninkin baninkin wanda zaka iske a majalisin karatu masu kiɗi-kiɗi da raye-raye in an tashi za su iya tara jama'a da yawa amma kun san bambanci in kana buƙatar nagari masu jini a jika masu future masu mustaqbal sai ka zo inda malamai wa'ancan idan 'yan siyasa suka tara jama'a da yawa idan 'yan siyasa ku kula lokacin campaign idan aka zo ana magana babu 10% da ke saurare wani ya zo tallar yalo wani ya zo tallar wuka wani ya zo yana magana kila ma da yaren da suke magana jama'an ba sa ji idan ka dibi masu kiɗi-kiɗi da raye-raye wannan dama haka hayaniya ce amma yanzu waɗannan mutane ne da suka natsu ina tabbata muku ba a samu wani waje da zaka samu jama'a sun yi yawan haka suna a natse in ba irin wannan wurin na karatu ba ko ranar Juma'a ku bari in baku misali idan ka tara mutum 1,000 daga arewacin Najeriya ko daga Najeriya ko shugaban ƙasa ka kira yayi musu magana in dai ba sojoji bane ko masu discipline irin na sojoji sai wani ya daga waya ya ce muna tare da shugaban kasa zan kira ka anjima amma liman da ya hawo ya ce innal hamdalillah ko kiran ka akai da waya sai kunya kake ji kai sauki ka kashe baka dagawa wannan shi yasa international donor agencies kamar irin su USAID kamar irin su UKAID a 90s idan suna da wani kuduri wanda suke so a cimma a arewacin Najeriya sai su je su samu wani kuduri zai kuduri mai kyau suna zuwa da wasu kudura masu kyau a je asibiti a sa yara makaranta da sauransu sai su samu ƴan boko su samu NGOs sai su ba su talla sai suka gabata yi a farkon 2000 sai suka fara canzawa sai suka fara sa malamai da sarakunan gargajiya saboda wai malamai su suke da jama'a yanzu aka ba wani mai NGO misali idan yana son jama'a zai je ya yi ta gayya da kyar a samu mutum kaza kuma in sun zo a lallabe su a lallace su ko sai an ba su wani abu amma limamin juma'a baya gayyatan kowa baya buga mu kowa waya ce ka zo juma'a baya aika gayyata baya sa sanarwa haka jama'a suke zuwa gaban shi su zauna kuma wani yana tsammani kowa yana jin cewa idan fa nayi magana yana magana nayi saban Allah yanzu na saba ma Allah don haka wannan sai ya canza sanan malamai su fa'idan su duk wani abu da ya shigo suna jibin shi da ido biyu suna sa rariya suna tacewa bayan ba ku misali na ƙarshe ku san muhimmancin yanzu wayannan jerin gwanon lakcoci da aka yi kwana 8 ana yi kowa kasa yayi su in ba malamai bane na addini wallahi ba su kai inda suka kai ba mai saurarawa babu mai kallon su a social media da ke kallon su babu mai kula babu mai kaza amma su malaman addini duk yadda wasu ku suke ganin suna da wani nakasu hadde yanzu su ne afdalu mawjud cikin mutanen da akwai sun fi kowa kamantawa akwai misalai da yawa da ke nuna haka cewa in suka shigo kuma suna tacewa bayan ba ku misali shekara 10 wani abu da suka wuce USAID ta taba gayyata mu ta kai mu Egypt kasancewa cewa tana ganin muna da mimbari muna da jama'a da ke saurayin maganar mu bari a je a yi muna training yadda za mu fuskanci jama'a game da wasu matsaloli na lafiya aka kwashe mu aka tafi da mu aka haɗa mu da wasu malamai wanda su fahimtar su ta yi daidai da muradun USAID na abin da take so a Najeriya kuma ina gaya muku mutane nan suna zuwa da abin kwarai suna zuwa da wanda ba na kwarai ba to fa'idan malami shi tacewa yake yi ɗaya daga cikin abubuwa shi ne ya kamata ku yi magana a dinga kai mata asibiti kaga wannan mutum yana da lafiya addini yanzu na to amin bai ina magana ya kamata idan matar ka tana da ciki ta tabbata tana zuwa awo ai kaga wannan daidai ne ko ya kamata ku sa a dinga sa yara mata makaranta domin mun fahimci wasu ba sa bari matan su je asibiti domin ba mace da take kula da su kaga wannan mutum zai daidai ko ya kamata a wa mutane magana su daina haihuwa ƴaƴa da yawa da ba su iya kula da su ba daidai bane ka ce ƴaƴa kayar a titi wannan ma mumtaz mashi ya kamata ku yi ma mutane magana a dinga auren mata ɗai muka ce kalla babu wanda ya dauko irin wannan so inda ba masu haske addini bane kowa zai dauko yadda aka ba su kuma zai zo ya yada ma al'umma sai haka ina yabawa irin haka malamai hasken da Allah ya sa tare da su na ilimi shi yake sa duk wani sako da ake so a isan ma al'umma yake bi ta hannunsu don haka ba laifi bane idan kana da wani sako zai yi malami ya san alkitabu was sunna yana da bakin iyakar wayewar da yake da shi amma kai kana da wani sako da kake so a iyar ba laifi bane ka haɗa kai da shi ka a gaya mai shi zai tace ya ce wannan ya saba mu kitabu wannan ya saba mu sunna wannan yayi daidai kuma sai ya je ya isar domin shi ke da platform inda ake sauraren shi sai da ake sauraren kowa a arewacin Najeriya muna roƙo Allah ya ƙara malamanmu albarka Allah ya ƙara musu ikhlasi Allah ya ƙara ƙare su Allah ya ƙara musu sabaki ɗan uwana bayin Allah kamar yadda Dr. Disini ya gabatar da mu lallai haka muke amma mun yi ga Dr. Abdullah zuwa Madina ka manta ne ka san ni da kai muka je ɗakin mu ɗaya da haka ka san na san ka sosai da san fushinka gadona a hostel gadona number 3 gadon shi number 4 Hashimu number 1 Muktari Jelle mu number 2 ka kamata ba da haka ni amma ni da naje ban isa shiga university ba da haka sai ni tsaya shi ubuntu alimin lugal arabiya don shi kai gani karewa da shekara daya ka san kace ba kai over bane sai wani tsammani kai over ce ba kai over bace ni na shiga remedial shekara ɗaya kafin in shiga university shi kuma Malam Abdullah Garo kaya bayan mun shekara ɗaya sai ya zo daidai na gama remedial kai kana part 2 sai muka yi part 1 tare da shi muka yi ta tafiya har muka gama da muka gama shi ma ya riga ni dawowa ina tsaya na post graduate matashi da saurayi matasa jam'i da samari wasu kalimomi ne guda biyu kalimatani mutaradifatani wasu kalimomi ne guda biyu ne ke synonyms ne kalimomi ne wanda Bahaushe yana amfani da su yana nufin abu daya amma duk da suna da bambance bambance idan aka tafi dikka matashi shi zahiri daga sunan kalimar matashi mai tasowa daga wanda ke shekarun shi madaidaita mai jini a jika mai karfi shi ake cewa matashi saurayi shi ma ana cewa saurayi ana nufin matashi amma mafi yawa shekarun da ake cewa na saurayi sun kara waɗanda ake cewa matashi sannan saurayi ana faɗi ne ne in the context of aure mafi yawa a ce saurayi da budurwa albikru walbikru ko jaldu mi'atin wa tagribu am idan saurayi da budurwa suka yi zina ayi musu bulala dari ayi tagribin su shekara daya mafi yawa saurayi ana cewa wanda ya isa shekarun aure ne don haka idan ya wuce shekarun aure bai yi aure ba akan ce mai tuzuru haka shi kuma matashi ana ce mai matashi ne idan yana cikin wa'annan shekarun wanda ba su da alaka da aure zaka iya samun matashi bai yi aure ba zaka iya samun matashi yayi aure haka in ya tafi haka yake tafiya har ya kai babban mutum wa'annan kalimomin na wane ne matashi a duniya tun yadda take tafiya mutane suna fahimta su da yaren da aka faɗe su misali da larabci an ce shabab Laraba suna fahimta ana nufin matasa ana nufin waɗanda ke cikin wannan shekaru kamar yadda hadisan da ya ta kawo an ce fata innahum fityatun amanu bi rabbihim an gane waɗannan shekaru don shi musulunci bai kayyade daga shekara nawa zuwa shekara nawa ba wani urfi bai kayyade daga shekara nawa zuwa shekara nawa ba in an ce ma Bahaushe matashi ya san abin da ake nufi an ce ma Balarabe fata ko shabab ya san abin da ake nufi an ce ma Bature youth ya san abin da yake nufi duniya bata taba zama tana bukatar definition bata san abubuwa sai bayan 1948 bayan an yi majalisar dinkin duniya an gama yaki na biyu yanzu duniya ta yi hadewar da tana so ta zama abu daya to tun tana so ta zama abu daya akwai al'adar China akwai ta America akwai ta Africa akwai ta Middle East to dole sai an zo ga matsaya daya to a wannan lokacin ne aka fara fituwa da ta'arifi wane ne kaza haƙƙin mata eh an ce haƙƙin mata ne ake nufi haƙƙin yara su wane ne yara definition na yara kafin 1948 ai malta tsinkin duniya da an ce yara duk duniya kowa ya san meye yaro da an ce matashi kowa ya san meye matashi to daga baya sai aka yi ta sa commissions aka yi ta sa kungiyoyi da waye da suke defining menene matasa amma wa'annan kungiyoyin misali yanzu African Charter ta ce matashi shine wanda ke tsakanin shekara 15 zuwa shekara 35 akwai abin da ke so in kai ku zamu yi comparing da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in ka taho Nigerian youth policy ya ce abinda an matashi a Nigeria shine dan shekara 18 zuwa shekara 29 in ka kiyaye duk ta'arifi definition da aka bayar na wane ne matashi a duk abinda aka rubuta wanda duk abinda aka rubuta an rubuta shi bayan 1970 ne akan akayyar shekarun matashi to in ka dibo wannan gaba ɗaya matashi yana cikewa da shekara 35 to amma yanzu mu koma lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan shekara 35 ba a ce mai matashi dan shekara 33 ba a ce mai matashi sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ya musulunta ina da shekara 38 a duniya amma baka taba jin an sa sayyiduna Abubakar cikin matasa ba haka ne sai dai in za a magana matasa ai magana dan shi Abdurrahman bin Abubakar ai magana ishina na Aisha haka ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya musulunta a Dhulhijja shekara ta 6 bayan hijira Sayyidina Umar yana shekara 33 yan musulunta kun ga ya shigo cikin definition African Charter na for youth cewa shekara 35 amma baka taba jin an saka Sayyidina Umar a cikin matasan sahabbai ba sai dai a ce na Hafsa Abdullahi bin Umar su ake magana Sayyidina Uthman bin Affan ya musulunta yana da shekara 34 amma baka taba jin an sa shi cikin matasa ba in za a magana matasa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a magana Sayyidina Ali bin Abi Talib wanda ko da musulunci yazo yayin musulunci yana da shekara 10 ko da yayi hijira zuwa Madina yana da shekara 23 ko da annabi ya rasu yana da shekara 33 wannan shi ake kira a matashi a farkon shekarun shi idan an zo ana maganar matasa masu yawan ruwaitu hadisi tare da annabi sai kaji ana maganar al-abadil al-arba'a wasu Abdullahi guda hudu wanda ke duk kananan shekaru da yasu Abdullahi bin Abi bin al-As ana maganar Abdullahi bin Zubair wanda yake shine yaro na farko da aka fara haihuwa bayan an yi hijira zaka samu wa'annan duk mahaifansu Abdullahi bin Abbas wanda ko da annabi ya rasu shekarun shi 13 ko 14 Abdullahi bin Umar wanda shi ma aka haifa kusan cikin musulunci duk wannan me yake nuna maka duk wa'annan sune matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk shekarun su akwai wanda basu kai 10 ba ana sa matasa wanda suka yi himma ana sa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib wanda aka haifa shekara ta 2 bayan hijira a watan Shawwal to dukkanin su wa'anda daga wanda bai kai shekara 10 ba sai wanda bai kai shekara 20 ba sai irin su Anas ibn Malik su ake sawa a matsayin matasa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ni kawo muku misali domin in an ce matashi ya danganta da context din da ake magana yanzu mun ce ita African Charter ita Nigerian Policy for Youth Development duk suna cewa matashi shekara kaza zuwa shekara 29 zuwa 35 to mun diba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga cewa dan shekara 35 irin Sayyidina Umar ne irin Sayyidina Uthman ne irin shekara 38 a lokacin da musulunci ya zo irin Sayyidina Abubakar ne yanzu ba ma maganar matashi ake ba maganar wanda yake cikin dattawa dattako sifa ce amma an ce dattawa ana nufin masu manyan shekaru a wani ɗaya daga cikin fassarorin shi zaka ana sa cikin dattawa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu mu dawo Najeriya a Najeriya a urfi ne yau da gobe har dan shekara 60 ana ce mai matashi yanzu bayan baku misali yanzu ga Dr. Jisina yana gabatar da mu a matsayin matasa ba cikin mu ba wanda bai wuce shekara 40 ba har wanda aka ce 40 nawa barazana ya dade da wuce ta sai dai mata barazana ga professor mun so idan zai yi magana yawa sai ya ce shin ka kai 40 ka kai shekara 40 ya san ba kai shekara 40 ba akwai wani malami shakti da Atahir Ibrahim Sokoto yace shi kai wance bai haka da iyaye abin hikima sai ya ce shin ka kai 40 yace ban kai 40 da ka kai 40 da nace wali kake wai eh wada ana tace ba a ce 40 sai wali kwanakin nan da ya ga kai 40 in yi abu sai ya ce shin ka kai 40 da biyar yace ba haka muke da kai malami 40 kake yace to ya san ka kai su yanzu ina so in kai abinda baka kai bane yanzu a Najeriya kamar da Disi ne ya faɗi in zaka ce a baka matasan malamai za a ce su Dr. Disi ne su Dr. Abdullah Gadon Kaya su Malam Triom su wane duk wannan za a lissafa maka kowanne su ya kai 45 ko ya wuce 45 amma har yanzu ana dauka su me matasa to bai mu je ga yan siyasa a Najeriya yan ce matashi a 2018 ko 2019 na halarci wani summit wani governor yake cewa shekara mai zuwa zan cika shekara 60 amma har yanzu mu ake gani matasa a siyasar Najeriya yanzu ka dibi zaben 2019 da zaben 2023 akwai mutanen da suka fito takara sai a primaries dukkanin sun wuce shekara 55 amma cewa aka inda su ne matasa su ne dake da jini a jika daga context din mu na maganar matasa yau su ne wa'annan da ba su sa hula masu kananan shekaru da suka taso daga balaga har suka kai manyan shekaru kuma haka Qur'ani ya siffanta su da shi yanzu misali Qur'ani ya siffanta jama'a ne kashi uku kawai cewa bayan cewa su masu rauni guda biyu da mai karfi daya a cikin suratul hajj ne Allah yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raidin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman zuwa nan an gama zaman mutun cikin ciki nutfatan 'alaqatan mudghatan sai Allah yace mai thumma nukhrijukum ithlan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'di 'ilmin shay'a sai Allah ya kasa mutane guda uku akwai dufula lokacin da kake yaro baka san komai ba sannan akwai thumma litablughu ashuddakum lokacin da kake karfi daga wannan karfin da kake har ka kai zuwa arzalil umri haka Allah ya kasa su a cikin suratul Rum. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Haka yanzu muna magana ne tsakiyar nan ne wanda yake masu jiki a jika. Haka Allah ya kasa su cikin suratul Ghafir. Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum qiflan thumma litablughu thumma yukhrijukum qiflan thumma takunu shuyukha. Kaga Allah ya kasa su kashi uku. Don haka yanzu wanda muke magana a matsayin matasa sune wannan kashi na biyu. Bayan mutum ya gama zama yaro karami da bai san ciwon kan shi ba, Allah ya dauke mai alƙalami, Allah bai wajabta mai ba, to da radda aka fara rubuta maka alƙalami, to daga sannan ka zama matashi, hasken da kake iya bada wani service da kake iya bai, lokacin da kake iya bada wani service kamar irin Najeriya na gaya muku shekara 55, zaka duk abin da zamu faɗi yanzu in mun kayyade cewa zuwa shekara 29, sai wani daga ai wannan magana da ake shi ba da shi ake ba, ai shi shekara 33, to da kai ake yi. Muhimmancin wannan misali kamar da Dr. Justina, wannan shekarun sun fi kowane shekaru muhimmanci, don shi Allah ya sa su tsaka guda biyu. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Sai Allah ya kira rauni guda biyu, sai Allah ya sa shi karfi tsakani. Don shi kamar da Dr. Justina ya ce a cikin Alkur'ani, idan Allah zai fadi wa'annan shekarun, to Allah sai ya ki fadin suna, wato sunan mutum in mutum ya bajinta kuma yana da kananan shekaru irin wa'annan na samartaka, sai Allah ya ki fadin sunan shi, sunan bai da mu ba, abinda ya damu shine a fadi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, zaka samu sunayen su a cikin Isra'iliyat, amma Qur'ani bai damu ya kawo sunayen su, abinda ya samu ya kawo siffar su. Haka idan wata haka lokacin Annabi Ibrahim, lokacin da yake Annabi Musa da yake tafi da Yusha ibn Nun, Allah ya ce wa iz qala Musa li fatahu, kuma wannan fatahu din hadisi ya zo cikin Sahih al-Bukhari, Yusha ibn Nun ne alaihi salam. Haka lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ya shiga cikin kurkuku, sai Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayani, saboda miza abin da ya musu na wa'azi da kuma sakon da za su fito da shi na tauhidi, sai Allah ya faɗi kai irin wannan siffar ne fa ake samun mutane da suke zuwa suna ta yada da'awa da shi wa fi hadal qaray kifaya ma ga malam disi ne yana ta tuwo ga hannu wa sallallahu alaihi wa sallam.
Jazakallahu khair ya shekara Dr. Jabir, ba ma kuwa hatta wannan amsa kuwa abun maganar shi karan kansa ya shaida cewa yau laccar ta matasa ne gaskiya ne kuma haka ba, saboda haka bar maganar shekarun ba za mu ja a kai ba, amma dai wannan abun da kake faɗa in za a siffanta shi akan wani wanda za a fara cewa wannan ya dace da wa, sai mu ce ya dace da wa da mai gabatarwa, haka ne ku duba yadda yake fincikar zancen yace kawo shi ko saboda kwakwalwar tana me tana da karfinta tana amai din zancen, haka ne abubuwa da yawa, saboda haka malam Allah ya saka maka da alheri hakika ka gabatar mana ka shimfida mana shimfida mai kyau akan wane ne matashi da ma wato taba mana abin da shafi samantaka. Ga wata malam tunda an ce kai ka dan fara tafiya a cikin matasan, za mu so dan yi wa zancen wato gado mai kyau dan mu san akan me za mu dora su waɗannan matakaiya, tunda kaga shi malam Jabir ya faɗa mana cewa shi a cewa mutum matashi ya danganta ne ga yaya guri ko lokaci ko ya aka kalli abu, to muna so ka fito mana da wasu matakaiya waɗanda su ne ake bi gabanin azumtomi matashi, don wanda ya san wanda yake cikin samartaka ya sani cewa zancen da shi ake, wanda kuma ya fara fita to sai ya taro na mi yan baya ya san cewa ya sa hannu don su zanto sun amfani lokacinsu. Allah shi miki mu.
Alhamdulillahi rabbil alamin, ka cire abu
kashi kashi matasa matakai sunna
alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyil huda wal rahma muhammad ibn abdillahi alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɗan uwa musulmi na wannan masallaci mai albarka masallacin An-Nur a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mazanku da matanku da kuma waɗanda suke kallon mu ko suke sauraron mu a duk duniya gaba ɗaya muna muku sallama irin ta addinin musulunci tare da fatan alkhairi gare mu gaba ɗaya inda Allah tabaraka ta'ala ya hada mu a wannan wuri kuma muna fatan Allah ya hada mu a gidan aljanna manyan malamai sun yi bayanai da shimfiɗa akan duk abin da ya kamata mu fara faɗa na san cewa dukan mu mun kama tashar inda ya kamata mu tafi dan uwa Dr. Ibrahim Disina da ya gabatarwa ya faɗi son zuciyarsa da ra'ayinsa Allah ya saka masa da alkhairi kai kuma Dr. Jabir da ake zuga ka kai ne mai ƙarancin shekaru ka sani cewa kullu nafsin dha'iqatul maut mu mun yadda mun hada kayan mu wanda zai zauna a duniyar ya je ci gaba da zama ni ban yi magana ba duk ana ta gaya mun maganganu saboda ban yi magana ba ba abin da zan ce muku abin da na so ne magana a kai a takaice shi ne
halayyar ku ta muke so halayyar su a faɗa mana taimakon a faɗa mana matakai a tunda Malam Jabir ya taɓo a mana magana cewa to matasa a wannan daidai lokacin menene ɗabi'u da halayyar su menene ɗabi'u da halayyar ku
inji ya ji tsoro ya canja ke Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala babban malami Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa da rahama yayi bayani wata rana a wani karatu da yake yi cewa duk wani matashi a duniya ka su kashe uku ko dai ash-shabu al-mustaqim saurayi wanda yake matashi tsayayye akan hanya ta kwarai ta daidai ko kuma ashabu al-munharif matashi wanda yake ya kaucewa hanya ta daidai ta kwarai ko kuma na uku ashabu al-mutahayyir matashi wanda yake rudadde gashi matashi ne amma yana cikin ruhu a takeicen takeicewa zamu faɗi sifofin su kowa sai san inda yake na farko ashabu al-mustaqim shine duk abinda malamai suke ta bayani na musulunci idan an ce matashi matashi to abinda ake so ya zama ash-shabu al-mustaqim matashi wanda yake kan istiqama yake kan daidai wanda ya imani da Allah hakikanin imani da shi matashin da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matashin da ya gamsu cewa Allah shine ubangijinsa kuma shine abin bautarsa kuma shine ya isan masa matashin da yana ganin cewa riba a rayuwa ita ce ya riko da maganar Allah ya riko da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hasara a rayuwa ita ce kaucewa abin da Allah ya ce kaucewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matashi mustaqimi shine mai bin annabi mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan bid'a ba wanda yake bin kiciyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yattabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa 'amalihi, yana bin annabi a cikin maganganun sa, yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan sa, fi'lan wa tarka. Shine wannan matashi mai tsayar da sallah, shabul mustaqim, mai kula da sallah, da an kira sallah yana tafiya masallaci, kuma yana yin sallan alal wajhil akmal, a bisa sifa fuska wacce take cikakkiya, baya tsoye sallah, baya tsozarta da ita. Shine matashin da Allah ya bashi abun duniya yana cire zakka, shine matashin da yana kula da azumi na Ramadan da nafilfili, shine matashin da yake kauracewa, yake gujewa sha'awa, musamman lokacin samartaka lokaci ne ta sha'awa, lokaci ne kuma na bin son zuciya. To shi wannan matashi mustaqimi shine wanda yake gujewa sha'awa sakar ta halakar da shi, baya sabawa Allah a iyar sansa da ra'ayinsa, yana kokarin ya kauce wa abin da zai bakanta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shine matashin da yana zuwa aikin haji idan Allah ya hore masa, kuma shine wanda yake tafiya bisa tsarin da Allah ya tsara masa. Shine matashin da yake kullun kiran mutane zuwa ga daidai, koda bai da ilimi, koda ba malami bane, za ka ga a cikin mu'amalarsa yana kokari ya tsora mutane akan hanyar daidai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shine wannan matashi da yake umarni da kyakkyawa a cikin abokanansa, duk inda yake to za ka ga yana umarni da ayi mai kyau, kuma yana hani akan mummuna. Kullun aikinsa kenan. Allah ya ce kuntum khairu ummatin kuni mafiya alkhairin al'umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sifat sa kenan, yana umarni da kyakkyawa, yana hani akan mummuna, kuma yana imani da Allah. Shine matashin da kullun in ya ga barna yana jin ciwo da damuwa, sai ya canja wannan barnar, ko a wajen aiki, ko a wajen mu'amala, ko a wajen kasuwa, ko a ina ne. Shine matashin da yake magana da kan gaskiya, kuma yana gudun ƙarya, yana mu'amala a ofishinsa da gaskiya, a kasuwarsa da gaskiya. Wala yazalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi as-siddiqa. Yana gaskiya, yana umarni da gaskiya, yana mu'amala da gaskiya. Shine ash-shab al-mustaqim, shine wannan matashi da yake son alkhairi ga 'yan uwansa, baya bakin ciki idan yaga wannan uwansa ya ci gaba, kuma baya bakin ciki idan alkhairi baya yazo, baya toshewa. Shine wannan matashi zu khuluqin wa din, mai tabi'a mai kyau, mai addini. In aka yace ya ban shi, ina magana akan shabbi mustaqim, na daidai, yana da hali mai kyau, yana da addini. Idan an zo tambaya ba a shakka akan nabi, za ce ka ai wani mutumin kirki ne, ai wani saurayi ne mai kula da Allah, mai kula da addinin Allah, wani ya cancanta a bashi matar aure, ba shi da matsala akan dabi'unsa, ba shi da matsala akan halayensa. Sannan kuma yana da ainihin wato addini mustaqimi, daidai, daidai wa daidan addini, bai da wuce gona da iri. Ba irin mutanen nan ne da suka dauki addini suka wuce gona da iri ba, sannan kuma ba mai sakaci ba ne ba, mutum ne wanda yake dan tsakiya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaykum shahida. Matashi kwarai din shine mai taushin mu'amala, bai da fada, ba fazzi ghalizi bane, ba mai fushi bane, ba mai bata rai bane, ba mai fada bane, ba mai hantara bane, ba mai tsokana bane. Wannan duk sifofi ne na ash-shab al-mustaqim, a tunkule duk wanda yake so ya zama matashin kwarai, wanda Allah yake so kuma shi ma yake san Allah, wanda annabi yake so kuma shi ma yake san manzon Allah, to ya kamata ya sifanta da wasu daga cikin waɗannan sifofi da aka faɗa. Matashi na biyu shine kishiyar wancan na farkon, al-munharib, kautacce, shine wanda yake ya kauce akan aqidar musulunci, ba shi da aqida, matashi ne amma bai da aqida, rudadde wanda yake suluki dinsa ba shi da kyau, sannan maghrurun bi nafsihi, mai rudin kansa, yana ji da kansa, yana nuna isa, wannan munharif ne, kautacce ne, ba daidai yake ba. Saboda an hana mu rudin kai, an hana mu jiji da kai, an hana mu ainihin wato a nuna isa, shine wannan matashi wanda ya julmiya a cikin munanan ayyukansa, kullum yana cikin barna, yana cikin sabon Allah. La yaqbalu al-haqqa min ghairihi, baya karban gaskiya daga wannan sa, in za a gaya mai gaskiya, me zai karba ba?
shi ra'ayinsa shine daidai kawai. Akwai irin waɗannan zaka duk abinda zaka yi abinda ba su yarda da shi ba, ba su yarda da shi ba, kuma ra'ayinsa shine daidai ko ka yarda ko baka yarda ba. Sannan kuma mutum ne wanda yake baya rabuwa da barna kullum a cikin ce yake, zaka ja masa aya bai damu ba, zaka ja masa hadisi bai damu ba, zaka tsoratar da shi kiyama ba ita ce a gabansa ba. Wani azumi kake yi ne, to ai mana addu'a. Anani ne mai san kai, duk abin da aka zo zaka san kan shi ne a gaban shi. Wannan shab ne wato munharif, yana da fifita ra'a wato san kan shi akan kowa, zai iya hana kowa shi ya cinye, kuma zai bayyana cikin kowa ya samu shi in bai wato shi kada kowa ya samu shi ya samu kawai, shine abin da yake gabansa. Sannan mutum ne wanda yake da mummunan dabi'a, ka annama khuliqa lid-dunya, kai ka ce wannan matashin dan duniya aka halicce shi, wa khuliqatid dunya lahu wahda, kamar ka ce an halitta masa duniya shi shi kadai aka ware wa duniyar, baya so ya ga alheri akan kowa, kuma yana bakin cikin duk wani ya samu cigaba in ba shi ba. Mutum ne wanda yake mai girman kai, amiji, kuma baya iya tausasuwa ko me zaka gaya masa, wallahi tallahi zai sa ya canja ra'ayinsa da dabi'arsa ba. Sannan kuma baya barin barna sai dai in bai samu daman yin barnar ba. Mutum ne wanda bai damu da kulawa da haƙƙin Allah ba akan iyayensa, haƙƙin Allah akan iyalin shi, haƙƙin Allah akan wajen aikinsa da sauransa, da sauransu, bai damu da haƙƙoƙin ɗan adam ba. Duk inda ka bashi amana sai ya cinye ta, shabun munharif, duk lokacin da ka aminta da shi sai ya ci amanar ka. Idza tumina khana wa idza ahada ghadara, bai da ainihin kulawa da alƙawari. Duk wannan ra'ayi saurayi ne wanda yake munharif, kautacce, bai da shiri, bai da tsari a cikin rayuwarsa, tunaninsa bai da kyau, tunani ne mummuna kawai, saboda ya dogara da tunanin kwakwalwarsa, baya sauraron aya ko hadisi ko shawaran manya. Mutum ne wanda yake yana ji da ra'ayinsa, kai ka ce gaskiya kawai a bakinsa take, muta'ajjibun bi ra'ayi, kuma mutum ne wanda yake gani yake shi ma'sumun ne minan zalali, baya kuskure, duk abin da kai zai ce a shi fa ba kuskure yayi ba, kuma akan daidai yake. Amma waninsa shi ne yake ba daidai ba, wani mutum ne wanda yake yana da wahalar sha'ani kwarai. Sai saurayi na uku, wannan saurayi na uku shi kuma wato shi ne mutahayyir, matashi wanda yake rudadde, bawan Allah, shi kam wato abin tausayi kwarai da gaske. In an ce rudadde, ga gaskiyar yana kallanta amma baya iya binta, ya rude, ga hanya yana bi amma ya kauce, bai zai iya hawa kanta ta daidai ba. To shi ma wannan abin zargi ne a musulunci. Malamai suna cewa arafa al-haqqa wa ta'anna bih, ya san gaskiya shi wannan matashi rudadde, kuma ya nitsi ya yarda da ainihin wato a gaskiyar. To amma baya iya bin gaskiyar, yana kallo, yanzu yanzu sai ka canja masa ra'ayi. Shi kawai yamilu ma kulli riha, yana bin duk iskar da ta taho, in gabar ce da shi za a gabar, idan yamma ne da shi za a yamma, kawai shi duk inda ya je yana tare da masu wannan ra'ayi. Yana cikin mutanen kirki, za ga yana aikin kirki, idan yana cikin mutanen banza kuma za ga yana aikin banza, yana nan yana bin ƙofofin sharri, bai da ra'ayin da zai iya hana kansa aikata sharri. A'a, gashi kuma mutumin Allah ne, amma kuma bai tsayu akan addinin tsayuwa na gaskiya ba. Wannan matashi abin tausayi ne kwarai da gaske, ba wai yana faɗa da gaskiyar ba ne, ba kuma bai yarda da ita ba ne, ya yarda amma bai da wato ra'ayi tsayayye akan ainihin wato tunaninsa. Shi wannan matsala da yawa malamai suna cewa akwai mutanen da zaga matasa ne amma ba su da ra'ayin kansu, ba su da tunani tsayayye nasu na karan kansu. Idan yana cikin mutanen kirki zaga yana zuwa sallah, da zai koma inda ba a sallah ba, to kuma ba zai ci gaba da yin sallah ba. Idan yana tare da masu kulawa ba sa zina, to shi ma ustaz ne baya zina, amma in yana rayuwa cikin masu zuwa zina, to za a dauke shi a tafi da shi, a je a yi zina da shi, ko a sha giya da shi, ko na makamancin wannan. Wannan shi ne hali guda uku da malamai suka yi bayani dangane da ɗabi'u ko halayen matasanmu a yau, kashi na farko, kashi na biyu, kashi na uku. Na biya ka bashi abin da ka tambaya.
Jazakallah khair. Allah saka da alheri. Bayan Allah kun ji yanda malam ya shiga ya fita ya zakulo mana dabi'un matasa bayan ya kasa mana su gida-gida. Waɗanda musamman na ƙarshe kusan za a iya cewa shine hakikanin halin matashi. Domin bai ga mace ka ya zamto cikakke sosai ba, sannan kuma shi ba za a ce masa yaro ne karami ba. Manufar wannan shine duka daureya da shimfiɗa. Amma ina muke so a je? Muna so a je ne zuwa ga kulla mutane da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To mu waɗancan mutanen waɗanda suka yi da manzon Allah su ne kadai imanin waɗanda in mun yi imani irin nasu za mu zamto cewa mun kawo mun hau kan tilbar daidai. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Da wannan malam Jabir nake so ka dawo baya ka sau hanya amma ba ta bata ba, ka koma cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka faɗa mana yaya samari suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ji dai yadda suke a zamanin yau, to amma mu koma baya mu ɗauko daga tushe.
To alhamdulillah, in muka koma baya muka ɗauko daga tushe, kaga mun ɗauko da wanda yafi kowa iya tarbiya. Kai ka san cewa za a samu matasa samari a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin sifa ta farko da ya faɗi masu istiqama, wanda yake daidai suke, suna yawan ibada, suna son Allah da manzon shi, sun yi imani da Allah da manzon shi, suna ibada, suna qiyamul layli, suna nisanta daga haramun, sannan suna qiyamul layli, suna fita jihadi fi sabilillahi. Wannan addini na Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, akwai dattawa ciki masu manyan shekaru, akwai kuma matasa masu ƙananan shekaru. So amma ku tsaya ku ji abin mamaki, dattawa sun fi kowa falala ciki. Yanzu za ka faɗi wanda fi kowa falala a wannan al'umma shine Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf da kuma Abu Ubaida, ko? To amma in ka zo wajen shi kuma aiki da ƙarfi da nuna cewa zaman matashin jini a jika ne. Za ka ga duk aikin jini a jika na matasa ne a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk al'ummar da ta ci gaba za ka samu tana da ƙarfi guda biyu. Na farko ƙarfin ilimi, don shi a yau za a bar Najeriya a je Ingila karatu, kuɗi aka kai. Ɗaya daga cikin masajir sources da ƙasar Ingila take samun kuɗi shine karatu da ake zuwa yi. Wai saboda me? Tana da ilimi. Kun ga muhimmancin ilimi. Duk ƙasar da ta ci gaba dole sai ta samu mutane masu ilimi. Na ɗaya kenan. Na biyu, duk ƙasar da za ta ci gaba ko al'ummar da za ta ci gaba sai ta samu ƙarfi na soji. Yanzu me sa ake tsoron America? Ake ganin wa saboda ƙarfin soja, ita ta fi kowa budget ɗinta na defense, an haɗa ƙasashe goma da suka biyo bayan ta bai kai ba. To ba da kariya ta ilimi ga wannan addini da ba da kariya ta soji ga wannan addini, kai ka ce duk matasa ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi. Yanzu mu dawo mu buga ilimi. Yanzu ana maganar ilimi a addinin musulunci, wanne ne ilimi lamba ta farko? Al-Qur'ani. Ilimin Al-Qur'ani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin shi na matasa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqra'ukum Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab yana cikin matasa lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da za a tattara Al-Qur'ani, lokacin Sayyidina Abubakar da lokacin Sayyidina Uthman, duk sai da aka nemo Zaid bin Thabit, shi ya zo sai da ya yarda domin sanin ilimin Qur'ani daga gare shi. Kun san wane ne Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit mutum ne da aka zo yakin Badar, yana so Annabi ya bari ya shiga cikin yakin Badar. Annabi ya ki bari saboda bai kai shekara 14 ba, bai balaga ba. Sai da aka zo yakin Uhud, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari yayi musharaka a yakin Uhud a lokacin yana da shekaru 14. Amma da aka zo tattara Al-Qur'ani da za a karanta a wannan al'umma, sai da aka nemi yadda shi, aka rarrashe shi, aka nuna mai muhimmancin aikin ya yadda. In ka zo fassarar Qur'ani, akwai wanda aka ce maturjumanul Qur'an, wanda babu wata aya da ta sauka face ka samu Abdullah ibn Abbas yana fassara ta, wanda Sayyidina Umar ya tara sahabbai yana son ya nuna musu girman Abdullah ibn Abbas. Suna ganin Sayyidina Umar na jawo Abdullah ibn Abbas kusa kusa, sai ya tara sahabbai sai ya ce musu akwai wata aya da nake son fassara, wata sura da Allah ke cewa idza jaa nasrullahi wal fatah, me take nufi? Suka shiga fassara. Sai ce ya kai dan Abbas me kake gani? Sai ce ina ganin ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayyo kusa. Ya fassara tun lokacin suka gane cewa lalle Abdullah ibn Abbas babba ne, suka daina zargin Sayyidina Umar a jawo shi da yake. Abdullah ibn Abbas ko da Annabi ya rasu yana da shekara 14, akwai wani hadisi ne cikin sunani Abi Dawud da yake cewa ina ganewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an gama sallah a masallaci ina ganewa yadda nake jin mutane na tasbihi. Wasu malamai suka ce lokacin da yake fadin haka kila ma bai isa zuwa masallaci ba, saboda ko da aka fara musulunci ba haifai ba, ko da Annabi ya zo yana kiran Sayyidina Umar yana kiran sauran mutanen Makka ba amma haifi Abdullah ibn Abbas ba, amma shine top wajen fasara alqur'ani in kana son sanin fasara alqur'ani. Idan muka zo gefen hadisi, bayan qur'ani sai me? Sai hadisi. Duk waɗanda suka fi yawan ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisan nan da muke sallah da su yau, hadisan nan da muke azumi da su yau, hadisan nan da muke aikin hajji da su yau, hadisan nan da muke tauhidi da su yau, gaba ɗayan su sahabban manzon Allah masu ƙananan shekaru suka ruwaito su. Gaba ɗaya mutum bakwai ne, dukkan su ƙanana ne. Imam Suyuti ya hada su cikin baiti biyu, yace wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatun Nabi. Magana ta kare mutum bakwai duk wayannan fa. Abu Hurairah na farko shekara 30 da kadan, yalihi ibn Umar ne bi mai shine Abdullah ibn Umar wanda ke shi ma karami ne sosai, amma hadisan da ya ruwaito sun fi wayanda mahaifin shi Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ruwaito. Wa Anas sai Anas bin Malik, ko da Annabi yayi hijira ya dawo Madina Anas shekara 10 radiyallahu anhu wa arbahu. Wa Anas wal Bahr sai Abdullah ibn Abbas nan da muka fadi da zuwa ilmin Qur'ani a ilmin hadisi nan ma shine gaba. Kal Khudri sai Abu Sa'id al Khudri shi ma mai kananan shekaru ne. Wa Jabirun sai Jabir ibn Abdullah ibn Haram shi ma mai kananan shekaru ne, wanda yake zan tsaya in ba ku wani dan abu da yayi wanda yake nuna matasan nan su ne jagorori wajen kawo canji ga al'umma. Na bakwai wa zawjatun nabi da mata Annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha, wadda ko da Annabi ya rasu radiyallahu anha tana da shekara 18, wato in kado ilmin hadisi gaba ɗaya matasa suka yi hidima a wannan al'umma. To wayannan mutanen ba wai ilmi kawai gare su na hadisi ba, a'a Allah ya hore musu kwakwalwa. Yanzu duk kun san kissa sayyidina Jabir radiyallahu anhu, wanda yake baban shi aka kashe a yakin Uhudu. Idan aka kashe mutum akan ban mai gado, idan baban mahaifin mutum ya rasu zai ban mai gado, amma shi Jabir ni mahaifi ne ya ban mai. Jabir ya ban mai bashi, cewa ga yace da baban shi zo rasu yace ana biya ta bashi da yawa. Jabir ya je yayi noma ya tara da biro zai biya bashi. Yahudawa suka dinga izgini da shi, sun san ko kwano nawa ake biya ne na dabino, wannan dabino ba zai kai ba. Suka ce ka je ka kira mai gidan ku mana. Sai je ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sai ya ce an fara auna dabino, aka ce a'a, sai ya ce to a bari zan zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa tulin dabino kawai sai ya zauna a kai, sai ya ce a auna, aka yi ta awo dabino ya kere rage, aka yi ta awo, sai da Jabir ya biya wajen kwano 1000 da wani abu da ake biya ta yi na dabino. Sannan ya dauki sauran dabino ya yi amfani da shi. Rannan an fita yaki, ana dawowa a hanya, ina so in ba ku wannan kissa in muku rabin ta da wani abu da muke ciki yanzu a Najeriya. Ana hanyar dawowa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shugaba bane da ake wa convoy da sojoji guda 8 gaba motar sojoji 7 baya ko ina tsoro, a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ana tafiya ana dawowa zai yi gaba yaga al'umma ta yayo baya, yaga al'umma ta yi cike wannan rangaji sallallahu alaihi wasallam. Yana haka kawai sai yayo baya sai ga Jabir matashi mai ƙananan shekaru amma alamun tsufa ya fito a fuskar shi, ya ga alamun damuwa da Jabir. Sai ya ce malaka ya Jabir, me ke damun ka ya Jabir, kowa ya tafi an bakka baya. Sai ya ce raƙumina ne ya Rasulullahi, ya tsufa kuma shi yake tsaye da ni. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nace haka, sai ya ce to shikenan. Sai ya ce mai ina son yayi mai mulaƙafa, yayi mai wasa. Sai ya ce hal tazawwajta ya Jabir, kai aure ya kai Jabir? Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gashi cikin damuwa yana so in bai aure ba sai Annabi ya yi mai aure, sai ko da auren zai tafiyar da damuwa ta yi. Sai ya ce na'am ya Rasulullahi, na yi aure. Yau idan wani abokin ka ya aure bai gaya ma ba, ku yi fada. Ji Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi ba a taron daurin aure, irin Jabir unguwan Madina na gaba ɗaya bata kai rabin wusacu ba, amma kuma za a daura aure Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba. Sai ya ce kai aure? Ya ce na yi aure. Sai Annabi ya ce bikram an sayiban, a budura ka aura ko bazawara? Sai ce bal sayiban ya Rasulullah. bazawara ne aure ya Rasulullah sai annabi ya gane ga yaro karami ni yake ka auren bazawara sai ya ce halla bikran tulaibuha wa tulaibuka wa tudaibuha wa tudaibuka inda dai budurwa ka aura kai mata wasa ta yi ma wasa ku yi nishadi tare to ku sa ku ji hankali ne sai ya ce ya Rasulullah mahaifina ya rasu ran yakin Uhud ya bai ɗan uwa mata guda tara gare ni dukkanin su budare ne idan naje na aro musu wata budurwa kananan karamar yarinya za su zo su dinga ta fada sai ni aro mai manyan shekaru domin ta kula mini da da ɗan uwana radiyallahu anhu wannan me yake ce mai selflessness biyo me yake koya mai NYSC with dedication and selflessness ashe youth dake NYSC da ake kira zuyi selflessness ashe daga Jabir bin Abdullah aka fara dokowa watan Jabir ya san cewa budurwa ta hiba zawara amma saboda selflessness ba saboda ni ba ni in zan aure na fi son budurwa akan bazawara amma ina da ɗan uwa mata guda tara to su kuma maslahar su a kawo musu mai manyan shekaru to ni na danne taura gaba na danne abin da nake so bari a wa ɗan uwa na abin da suke so radiyallahu anhu wa arbahu ya kuke samari a yau ya kuke matasa a yau dedication and selflessness to in babu ma a samu ai kamar Jabir kun ga ilimin hadisi gaba ɗaya nawa ne nasu ne in mun zo ilimin wani ilimi ke bima ilimin hadisi ilimin fiqh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa a'lamukum bil halali wal harami mu'adhun mu'adhu shi ya fi ku ilimin halal da haram mu'adhu ko da yan musulunta shekara 18 ko da yan annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru kadan 20 da kadan amma mu'adhu annabi yace shi za a tayar gaban wannan al'umma da jifan dutse gaban malaman wannan al'umma yanzu kila akwai sakin malamai a Kano akwai sakin malamai a Sokoto akwai sakin malamai a Bauchi idan ya rasu za a nada wani idan ya rasu za a nada wani duk wannan malaman wannan al'umma ran alkiyama sayyidina mu'adhu bin jabal shine gaban su amma shekarun shi nawa shekarun shi kadan 18 zuwa 20 da wani abu radiyallahu anhu wa ardahu wannan gefen ilmi kenan idan muka tafi gefen ilmi muka koma gefen karfin soji to wanda suka taimaki wannan addini a farko ne ya tsayu sune matasa wayannan tsofaffin duk da su ake zuwa yaki amma in aka yi maka bajinta irin ta kananan sahabbai matasan su masu kananan shekaru za ka yi mamaki yanzu kowa a musulunci ya san Abu Jahali kaga dai Abu Jahali ko dai baka iya ragar shi aka ce Abu Jahali kasa akwai matsala kasa an bacci jahilci kai ka san sai a hankali to Abu Jahali wa ya kashe shi ya ga kane ne kanana ne matasa matasa kamar yadda Abraham bin Auf yake ruwaito mana mun san waye Abraham bin Auf cikin asharatul mubashshiruna bil janna cikin manyan manyan sahabbai amma shi ma abin sai da ya bashi mamaki matasa ne waɗanda ba a san su ba yace bainama ana waqifun fi safi yawm badr idh iltafaitu fa idha an yamini wa shimali shabban hadithasin فقال لي احدهما يا ام اغني ابا الجهل قلت وما تصنع به قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن رايته اليوم لا يفارق سواده سوادي حتى يموت العجل منا فتعجبت من ذلك فغمدني الاخر فقال لي مثل ذلك فلم انشب ان رايت ابا جهل يجول في الناس فقلت ألم ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل واحد منهما قتلنا أبا جهل قال فمن قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر إلى سيفيهما فقال كلاكما قتله وإنكم إن أغني ما سألنا شكروا قد أبو حديثنا تكين بخاري
فسرع فسرع
طيب فسرع أبراهام بن أوف من أين تكين من ينصحبين yace ina tsaye ran da aka yi yakin Badar sai ni ga wasu yara an ƙanana gefe na ɗaya gefe na dama gefe na hagu ɗaya yace sai ni mamaki yace na so a ce ba irin su bane don na san yaro baya jimirin yaki ba haka ake ce muna ba in a yaro sama sama ba ta tabuwa ga yaro sama tawa yaro nisa to ba bai tabo mu gani sai da tawa yaro sai yace na so a ce manya ne waɗanda ke da jimiri sai ce ana nan kawai sai ɗayan su na gefen dama sai ya taba ni sai ce ya am ya kai baffa na arini abul jahal guda min cikin kafiran nan wa aka ce mu abul jahal su ba san abul jahal ba shi ya san abul jahal shi ya fitar da su daga makka sai yace me yasa kake tambaya Abu Jahal kai ko yaronka da Abu Jahal kaga shi bai ma sa Abu Jahal bai girman da ya sa Abu Jahal ba sai yace ukhbirtu annahu yasubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari aka bani yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la in ra'aytuhu al-yawma la yufariqu sawadahu sawadi hatta yamuta al-ajalu minna yace wallahi inni ganin yau da inuwata da inuwar shi ba za su rabu sai ɗayan mu ya fara mutuwa ko ni ko shi sai ce sai ni mamaki yace sai na haguna sai ma ya taba ni sai ga ya mai haka watan kowanne su ya zo ina jin labarin wani na zagin manzo Allah yau sai na gama da shi sai ce ba mu dade ba sai na ga Abu Jahal Ibn Hajar yace shi ya ga Abu Jahal amma saboda ya san wane ne Abu Jahal sai ce musu ga Abu Jahal da kuke tambaya kawai suka yi cikin Abu Jahal su biyu suna bugu ne da takobi suna bugu ne da takobi sai da ya mutu sai da suka ga alama ya doke wuta suka sheka inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu bashi albishir wannan da ya wahalar da shi ya fitar da shi Makka da shi da sahabbai nay yau mun gama da shi suka ce ya Rasulullahi mun kashe Abu Jahal Abu Jahal sai Annabi ya ce wa ya kashe shi cikin ku faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu ya rasulullah ana qataltuhu ya rasulullah kowanne sai ce ni ne kashe shi ya manzo Allah ni ne kashe shi ya manzo Allah sai Annabi sai ya ce hal masahtu ma sayfaykuma kun shafe takobin ku suka ce a'a sai ce ku gwada min takobin ku Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ilimin da in an yi kisa da takobi zai gane da wannan takobi aka yi kisa sai kowanne sai da takobi sai Annabi ya ji ba sai ce kilakuma qatalahu duk ku biyu kun kashe shi watan kowanne ku ya buga makasa inda ɗayan ya buga inda ɗayan bai buga ba da ɗayan da zai mutu ma sai kun ga ƙananan wasu ƙananan shekaru kun ga abin da suka wa musulunci in an tashi zuwa yaki kuka suke yi fa su sai an je yaki ba ice cream ake sha ba amma suke kuka su tafi domin suwa addini da aka zo bayan shekara ɗaya ta dawo aka zo yakin Uhudu ni aka tare yakin Uhudu ko da aka zo yakin Uhudu Annabi na screening in baka kai shekara 14 baka bala gaba ba za ka tafi ba just in Bello ake ce mai yau an kai cewa yaki akwai ka'idodi akwai wanda ya isa ya tafi wanda bai zuci aka gama wasu abubuwa sabbin abubuwa ne duk musulunci ya shar'anta su a baya zaka Annabi na screen sai ya zo ga Samura bin Jundub sai ya ce kai dan karami fita ba za ka ji yaki ba sai ya zo ga Rafi bin Khadij sai ya ce kai ma kai kadan kai karami ba za ka fita ba sai Rafi bin Khadij sai ya je wajen mahaifi ne ya gaya mai gani ina so in tafi yaki kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ni kaje kai mai magana sai yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Rasulullah Rafi bin Khadij ya iya halbi yana da saiti wajen halbi tunda yaki za a yi kada a kula da shekarun shi zai yi saiti ne na yaki ya saiti ne na halbi ya amfane mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba shawara ne sai ce eh gaskiya ne ya tafi kawai zaka yi saurawa Samura bin Jundub sai Samura ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ajabta rafi'an wa rafattani wa law sara'tuhu la sara'tuhu ya manzo Allah dazu ka hana mu da ni da Rafi bin Khadij yanzu kuma ka ba Rafi permission ka yadda ya zo ni kuma in ni kokuwa da shi ina iya kasai sai Annabi sai ce kana iya kasai shi yace ya tazo ai kokuwa sai ka kira Samura bin Jundub aka kira Rafi bin Khadij ya iya halbi aka ce bismillah www ya gabara sai Samura bin Jundub kuma ya doke Rafi bin Hajjaj ya buje ya faɗi gaskiya sai Annabi ce to duk ku tafi kai zaka taimaki musulmi da iya saitinka zai yi ayo wata kona da babu makami ko kuwa za a yi kai kuma ka taimaki musulmi wajen wannan jiya ga masu ƙananan shekaru ne suka taimaki addinin Allah Usama ibn Zaid shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza ya tafi yaki lokacin da zai rasuwa ana ta cewa ƙarami ne bayan ya rasu yakin Musailama sai da Abubakar ya hau cikin hutubar da yayyace kuna tsammanin zan canza Usama ibn Zaid wallahi ba zan canza shi ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi kuma yaje aka yi nasara a yakin Musailama don haka su sahabbai matasan su sun ba da gudunmuwa fiye da yadda kake tsammani su mutane ne masu istiqama fa haula'i aba'i faj'ini bi mithlihim idza jama'atna ya jariwul majami'u
a wanda yake cewa cikin larabci wai waɗannan su ne iyayena su ne jagororina su ne abun koyina ko ka zo da wasu kaman su ma abin da ya karanta a waka kina fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu inna tashabbaha bil kirami kiramu wato wani abun ban kai da malam ya fitar Allah ya sa da ya kamata ku lura ya ambata mana al asharatul mubashshiruna bil janna wadanda aka yi musu al bishr da al janna tun suna nan duniya dukan su ɗaya ne a cikin su kawai zaka iya cewa matashi amma dukansu da tijjai ne in banda sayyidina Ali ibn Abi Talib
sannan kuma waɗanda suka yi aikin gwagwarmayar lawaito da dakon musulunci zuwa gare mu su kuma galibin su a matasa ne kaga kada a manta su galibi su dattijai su suke yin tunani su suke tsarawa amma kuma matasa su suke wanzarwa kuma ga batu malam wato duk waɗannan abin da kake faɗa bayana ta bayyana idan malam na karatu ku ringa kallon sa za ku yana bayyana a cikin me a cikin laccarsa ku ringa duba yanzu malaman mu sun zo sun yi laccoci za ga yanda suke gabatarwa yanda suke yi da kuma irin yanda su waɗannan suke yi za ga a ta hakika me shekaru wani abu ne a karamar kalla mun ji man inda malam Jabir ya koro mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin ayyukan su da irin bajintar da suka yi ai kamata yayi a ce har Allah madaukakin sarki ya yi sashin alqur'ani ko ya kamata a ce da na gaba akan ga zurfin ruwa ya kamata a ce ya dola ne daga inda suka tsaya to amma a wannan zamani kashi da zamto ba haka ba menene ya jawo lalacewa da susucewa waɗannan abubuwa ne za ka iya cewa su suka jawo wato wargajewar wannan abin da ya kamata musulunci ya ci gajiya na ƙarfi mazantaka basira jajircewa samarin
ina ta jiran da su Jabir ya faɗi wani abu amma ban sani ba me yasa bai faɗa ba da yake ni na fi shi buƙatar wani abin zan yi bayani abinda bai faɗa ba shi ne duk ƴan aljanna gaba ɗaya matasa ne ya Allah ka fara shigar da ni kafin ka shigar da su ni ban ga abin da aljanna ta maka ba da ba za ka yi bayani a kan ka ce ka tuba wallahi babu lokaci da malam yake ta bayanan waɗannan abubuwa kawai sai nake tuno sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya irin rayuwar da suka bayar da gudunmuwar da suka bayar wa musulunci duk suna cikin samartaka ne da yarinta a tura mutum ya je ya rike gari guda ko ƙasa guda yana shekara 21 wani ya hau halifanci kujera yana da shekara 32 wani an tura shi yana da shekara 18 da yawa abubuwa wato za su baka mamaki irin yadda sabbin suka rayu to me yake damuwa me yasa yau muka canja wannan karantarwa da wannan tarbiyya an mun tambaya cewa na faɗi mafi muhimmancin abubuwan da suka jawo lalacewar samarin mu matasa a yau kun san laccen sunanta gudunmuwar samari matasa wajen kawo gyara idan saurayi ya zama lalatacce ba zai iya kawo gyara ba to kuma sai mu yi kokari mu kiyaye abubuwan da suke dalilin lalacewar mu ne da kuma ainihin fandarewar mu abu na farko akwai kafafen yada labarai da ci gaba da aka samu na zamani a technology da aka samu kayan amfani da ake ganin za su rage wa mutane wato tafiya mai nisa to amma kashi wasu da aka dauke su kayan morewa ne da jin dadi kuma abin da ya shafi kayan kallace-kallace television da ake kallo satellite da ake kafawa gidaje da ainihin wato alkanawatul fada'iyya da malamai suke fada kafafen yada labarai dinnan da ake da su da na kallo da na ainihin wato ji da na saurara sun taimaka kwarai-kwarai da gaske da mujallu da jaridu da na banza da na kirki duk akwai su to na banzan sun taimaka wajen lalata mana yara da wayoyi da muke dauke da su
a hannayenmu muke amfani da su dan su takeice mana walhalu muna musu al-istikhdamu sayyi mummunan usage amfani da bai dace ba MP3, MP4 kwamfutoci da ake amfani da su abubuwa dai ga sunan naji da na gani duk sun taimaka kwarai wajen lalata mana tarbiya yayin da muka yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba kowa ya sani cewa misali guda in ka dauki kayan kallo da muke da shi a gidajenmu ana ganin cewa kayan ci gaba ne kayan wayewa mutum da kudin su zai zuwa siyo kayan kallo ya buga a gidansa kuma bai zai sa musu kaida ba yaransa su taso akan wannan dabi'a su kalli abin da suka ga dama su saurari abin da suka ga dama mai da hankalin da yara suke akan kayan kallo a gida wallahi ba sa mai da shi akan karatun su na islamiya da ma karatun su na boko da ake ba su bincike ya nuna cewa da yawa yau yaran mu abin da suke fadi akan jarabobi da ake wayar da neko shine wanda yara matasa suke yi da yawa yau amfani da wayoyi da suke yi da kayan kallo da ake rakkaba musu a gida yaro zai iya kwana yana kallo ko ya kwana yana game ko na makamancin wannan ya ce maka wajen lalata tarbiyyar yayan mu wata mata take ga mu mallam ku yi wa'azi na gani da ido na tace cartoon cartoon da ake kunna wa yara kalla ka samu gidan da ba amfani da cartoon ana kunna wa yara amma iyaye sun bincike me yake cikin cartoon da zaka kunna wa yayanka cartoon ka zauna ka ga wannan cartoon din tun daga farko har karshe wanda ya kamata a babi na amana in zaka kunna wa yayanka wannan cartoon ka tsaya ka ganshi daga farko har karshe babu wata illa akan tarbiya babu abin da zai cutar da yayanka tace wallahi malam nazo zan shiga kitchen kawai sai naga a cikin cartoon din da yara na suke kallo ga wani dan aljani yazo da sifar mace ga wani dan aljani yazo da sifar namiji kawai sai kwantar da ita da ya kwantar da ita sai cire wandan sa duk a cartoon da ya cire wandan sa sai cire mata wando kawai shikenan sai zaro gaban shi haka aska gaban nasa kawai sai kwanta akan ta kawai sai ci gaba da saduwa da ita yaran nan sun nutsu sun yi haka suna ta kallo tace sai ta je ta gutsire socket din kamar ta buge shi ne da kafa dan saboda kada ayan ta gani to wallahi ina shaida muku ba ku bi na bashin rantsuwa da yawa da yawa daga cikin cartoons da muke kunna wa yaran mu a gidaje billahi alazim suna da tasiri wajen kashe tarbiyyar yayan mu su hana yayan ku zuwa sallar jami'i ba za ku je da su sallar jami'i a masallaci ba amma za ku kunna musu awa biyu su awa uku suna kallon wannan da sunan cewa za a ba wa yaro ya shakata da game da ake hatta games ina abubuwa na cross da ake sawa a game shi'arat na kristanci a cikin game ba za su yi ruku ba da hoton cuci da hoton cross da hoton wane ne da hoton ko dabba za su kawo ba za su kawo dabbar da Allah yake so ba sai su kawo kare ko alade idan za su kawo hoton wani gini wallahi ba za su kawo masallaci ba sai su kawo maka hoton cuci duka waɗannan abubuwan sun taimaka kwarai da gaske da damar muke da ake bawa yara musamman wayoyi da yara suke karamin yaro zaka ga yana rike da wayar naira miliyan kaza ko miliyan ɗaya da wani abu yaro karami wanda yanzu ne ya kamata a bashi ya je jami'a ya karatu ya je secondary ya ci jarabawarsa amma an bata yara ana ganin da sunan gata ne wannan shine technology da ake da shi na ci gaba yaran mu ba inda ba sa bude galibin mu wallahi ƴaƴan mu sun fi mu sanin kan wayoyin mu bincike suke nufatar hankali sun san komai da komai kuma babu abin da babu a cikin wayan nan komai ake so na lalacewa duk akwai a cikin waya amma yau iyaye ba su gane ba abin da suke ganin burgewa ne yara ba sa iya cin jarabawa yara ba sa iya hadda a makaranta to yaro malam zai tafi islamiya an ba shi waya ta naira 700 ya sa ta a jaka ta za a yi karatu yaro ana kokarin karatun jarabawa yana kwana yana chatting da waya har shigar da su groups ake yi kananan yara to ku rubuta ku aje matukar iyaye ba su kula da tarbiyyar yaransu suka rike hannunsu suka hana su waɗannan abubuwa a lokacin da shekarunsu bai kai ba to ina tabbatar muku za a samu mushkila sannan taro na samari a makaranta haɗuwa da abokanai a makaranta da club da yara suke shiga da tarurruka na bukukuwa da ake yi a ɗauki yaro a tafi da shi taron biki an yi auren wance an yi auren wane me za a je a yi party za a yi abinda yaronka bai taba gani ba ka koya masa ka dauki danka ko kekin dauki diyarki ko kin dauki danki yaro matashi yanzu ya fara yin ido an kai shi wani taro ana biki amarya ta fito tana rawa miji ma ya fito yana rawa sun rungumi juna sun sumbanci juna me kuke nuna wa yayanku kuna koya musu lalace ne ya halatta ya kama matarsa ya duk abin da zai yi da ita a cikin daki amma ba sai an nuna ba tsareki yaranku yan mata kanana wasu a junior secondary school suke wasu senior basu ko zana jaraba ba ce ba kuna daukan su kuna kai su inda manyan mata suke fitta tsareki sun fitta tsareki sun bayyana jikin su kasiyatun ariyat ma'ilatul mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha manzo Allah ya ce ga sunan sun sa kaya amma tsarara suke yawo kasiyat ariyat sun bude gashi sun daddaure gashi sun fito da fili suna kada jiki suna kada duk fitina ana yadawa ana kallo ana tafi ƴaƴanku suna zaune da ku da su an zo taron biki da uwar miji da uban miji an hadu yarinya budurwa ta fito tana rawa angonta yana rawa sai kuma a zo a yi kidan uwar ango da uban ango da uwar amarya da uban amarya wallahi haka ake a kasan nan su zo su rawa tsohuwa tsofe tsofe da ita wata tsohuwa da aka nuna mun tana rawa kakakar 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 billahi alazim tana tsaye sai da taje har kasa nace lalle wannan matar ma kira ce ba karama ba tana tsaye fa tana nadewa tana nadewa tana nadewa sai da taje har kar nace ta tuna da kenan aka yi ihu aka dauki hoto amma abin da zai baka tausayi malam uwar wani ne yanzu wannan al'ummar da take wannan abin ita ce za ta ce tana son tarbiyyar yaya kun koya wa ƴaƴanku kunya kun koya wa ƴaƴanku sani ya kamata kun koya wa ƴaƴanku mutunci to wallahi a gidajen bukukuwan muhaffalat da muke daukan ƴaƴanmu da ƴan matanmu muna kai su muna daukan makami ne da kanmu muna kashe tarbiyyar ƴaƴanmu ko ku yadda ko buku yadda ko ku ji dadi ko buku ji dadi ba da tafiye tafiye da ake daukan yara a tafi da su wurare da yawa da sunan makaranta ko excursion ko wani abu makamancin wannan duk wanda ya dauki ɗansa ya kai shi makaranta ya tabbatar wace makaranta ya kai ɗansa muna fa magana ne akan menene sababin lalacewar tarbiyyar yara a cikin makarantun da kake kai ƴaƴanka billahi alazim akwai makarantar da dalili ne na lalacewar ƴaƴanka komai tarbiyyar da kake wa ɗanka a gida yana zuwa ya zauna da abokinsa su zauna aji awa uku awa hudu ba dole ya koyi tarbiyyar shi ba kai da kake uban shi baya zama da kai wannan awannin da yake zama da wannan abokin shi yaro karami muka samu yana da matsala yana ta fadewa yara kanana ƴan kananan yara dan karami yaro wanda junior secondary school yake da aka zauna da shi aka yi mai interview aka ce ina ka koyi wannan yace a makaranta waye koya maka yace abokin shi ne yake yi kuma abun bakin ciki yaron nan da yazo yin wannan abun da kannansa yara yake ƴan shekara 6 ƴan shekara 7 duk kannansa yace ba wanda bai mutu fade ba amma abokinsa ne a aji ya koya masa shi yana yi ga sata tsiya sata dauke dauke a ina ya koya abokinsa yana sato kudin uban shi yana zuwa da shi makaranta ana kashe musu a break suna ci suna sha da wani abu da aka kama shi yaron nan yana yi ba zan iya fadan shi ba nace a ina ka koya ni na interview da yaron nan sai ce a computer malamin mu idan an yi break malamin mu yana ba mu computer su duba sai muke shiga video sun sa muna duba yace anan na gani na koya amma muna ganin kaman ci gaba ne yau waye a cikin mu idan zai kai ɗansa makaranta yake tunanin tarbiyyarta abinda ya dame ku ina yake cin jarabawa wace ce mai tsada a'a tsada ne idame ku dan kuna ganin mai tsada shine za a ba da ingantaccen ilimi in an ba shi ingantaccen ilimi kuma aka lalata mai tarbiyya mai riba ina ƴan bokon cikin mu da ba za ku zo ba ku da kuke da kishin addini kuna da ilimin bokon nan ku bude makarantu kuma ku sa tarbiyya ta musulunci a ciki muna da bambanci mu musulmi ne muna da addini za mu yi karatun bokon amma a sama mana malamai masu amana a samu malami yana neman yarinya da yawa wasu makarantun har soyayya ake da kananan yarinya yara ko kaga malami yara ko yarinya wai yara ko ta gate yana taba kafadarta baby yana taba mata yana cewa sai gobe ko ba ta damu kai ma baka damu kana nan ka je daukan yarka duka waɗannan ku rubuta ku ajiye yana cikin sababbai da dalilai da suke lalata mana tarbiyya da kuma munanan abokanai alqurana'u su wa tawjihu sayyi abokanan banza da kuma mugun ainihin wato tunatarwa ina shaida muku
wallahi tallahi mala idan ba mu kula ba ya'yan mu wallahi wasu za su yi sababin halakar mana da yaya su halakar mana zuriya gabaki daya mala halakta ake yi ana koya wa yara yaya za su rinka yin neman maza a tsakanin su mata ya za su nemi yan uwan su mata yarinya muka samu malam uwarta tana neman ta at-tawjihu sayyi bad guidance kenan uwarta me uwarta kishiyar uwarta uwarta mutuwa ta yi da haka kishiyar uwarta sai ta mai da ita kamar matarta tace wa yarinyar kutukuta yarinyar kuskandare bata zana ba wallahi tace karki aure aure wahala ne yanzu ga hanyar zaki samu kudi yarinyar da kanta take mun magana take cewa malam kwana take da ni matar ubana ne amma bazan iya yi babana magana ba dan babana ya yarda da ita ta rasa inda za su sakanta ka san me lesbian madugo mace ta nemi yar uwarta mace to wannan kuma ka rubuta ka aje duk mutumin da yaje aure bai bincike tarbiyar mata ba ikawo ta gidansa billahi alazim ka kawo kanka guba ta kashe ka ta kashe yayanka ta kashe maka tarbiya a gidanka kuma Allah ya jarabe ka da sonta ba za ka iya rabuwa da ita ba mayin mata kwarai kuwa shine abin da yake faruwa me yake da take dare guda take dauke a kanta ina babanki tace ba mai zama bane in ya tafi gari kaza baya dawowa sai kan yan zati uwarta take koya mata wannan no abokane suka koya wa yara yaron kwarai kaga wani ya koya masa lalata ya koya masa shaye-shaye ya koya masa kaza ya koma masa kaza ku kula da wadannan abubuwa ne masu muhimmanci haka idan ka lura da ita kanta family da mutum ya tashi usra tana da tasiri wajen lalata tarbiyar yaro ko inganta masa tarbiya da yawa zaka ga mutane ana samun mushkila rashin kulawa da yayan su kaga misalin rashin uwa rashin uba ka tashi kana rayuwa a cikin yan uwa da dangi ba uwa ba uba yana da tasiri kwarai in baka ci sa'a ka tashi a family na kwarai ba tarbiyar ka ta lalace ba uwa wata kila sun tafi wajen aiki ba uwa wata kila an samu matsala sun rabu uba ya sake mata yana da yayayen mata yana da samari matasa ta taso a hannun wasu rashin uwa a gida ko rashin uba a gida an dauki ya an kai ki gidan wani riko ko da gidan yayanka ne ko gidan kaninka yana da tasirin sa da haka ku rinka rike auren ku ku daina sake-saken aure wani lokacin idan mutum zai rabu da matarsa yi duba arzikin da ke tsakaninsa da matarsa na tarin ƴaƴa da yake da shi in ka saki wannan matar wace mace za ka dauko ta kula maka da tarbiyyar ƴaƴan nan waɗannan yara matasa da suke kokarin shiga jami'a wa zai musu tawa wa zai kula su kana jin zai ji tsoron matarka kishiyar uwarsa wanda daman fada suke yi kana jin wannan yarinyar budurwa waye zai kula da ita babu da haka rashin uwa a gida da rabuwa tsakanin uba da uwa yana da tasiri kwarai wajen lalata tarbiyyar yaya sai yaro ya tashi ba wanda yake kula da shi shikenan sai bi mashaya sai bi masu dauke-dauke da sauransu dan haka na sani mata suna da matsaloli kuma mutum yakan shiga damuwa wani lokacin ya rike mace amma akan rike mace ayi hakuri da ita saboda kulawa da tarbiya ko yaya duk lalacewa wallahi malam gwanda yara suna karkashin uwarsu akan suna karkashin uwar wani kuma galiban ku ba masu zama bane kai mai yawo ne kuma ina gaya muku wani abin da muke mantawa galiban duk inda kaga mai gida wallahi maza su suke fara mutuwa su bar mata da yaya ku rubuta ku aje mai gida kaza ya mutu ya bar ƴaƴan mata guda kaza da samari kaza mu muke riga su mutuwa matan mu sun fi mu dadewa ko ya aka yi wallahi alam haka ne kuma na baka assignment ka je ka duba yanzu babu bukatar ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka kafin ka mutu babu bukatar ka sa ido akan wace mata zaka auro wace za ta kula maka da ƴaƴa to ku rubuta wannan ku aje shi ma yana ciki internet da yara suke shiga internet da yara suke shiga yanzu an bincika cewa majority internet din ba abin da babu a cikin internet kashi 63 na mutanen duniya wanda suke yawan shiga internet suna amfani da shi matasa ne 63%
yan tsakanin shekaru 12 zuwa 17. Na'am, ba sai na muku bayani ba, ba bala'in da babu a ciki. Akwai zina, akwai luwaɗi, akwai caca, akwai shan giya, akwai sata, ko me kike so duniya ce ba abin da ba za a koya ma ba da bin Allah da bin shaitan. Abu na biyar da yake taimaka wajen lalacewar tarbiyyar matasanmu, shaye-shaye. Wa ma adrakum ma shaye-shaye, ko kun san me shaye-shaye? Yau shaye-shaye ya zama mana bala'i, ya lalata yara, ya lalata matasa, ya lalata har tsofaffi da dattawa. Yau bincike ya tabbatar mana wallahi hatta matan aure akwai masu shaye-shaye. Dewa mata aure, mace mai ciki da goyo tana shan kwaya dan bala'i. Yaro karami dan primary an kama shi yana shaye-shaye. Yaro, wani yaro aka kama shi kullun idan yazo bacci yake yi aji kullun bacci. Malamin su yadda kaya da ka sai zai ci gaba da bacci. Sai abokin su yace wani abu yake sha, wallahi da aka bude jakarsa malam, wallahi kwayoyi ne a ciki malam, da lemon da uwarsa take bashi sai ya dauki wannan kwayoyin sai ya zuba a cikin lemon sai ya buga ya buga ya buga ya kada in yi kumfa. Yaron nan sai sha, yaron nan malam fa dan primary ne, wallahi bai gama primary ba. Malamin ya ce haba, walakin naga kullun yaron nan bacci yake yi. Aina ya koya abokanai, yau iyaye sun ba wa ƴaƴa ƴanci, hurriya kamila. Yaro yayi abin da ya ga dama, kar a taɓa yaro, kar a yi wa yaro magana, wallahi ba gata ba ne. Idan ba ka son ɗanka ya zama masifa a gare ka ya kai ka wuta, ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara, ku kiyaye kawukanku, ku kiyaye ainihin wato rayukanku, ku kiyaye iyalanku wanda makamashi wata wuta ne, makamashinta mutane ne da duwatsu. An ce ka kiyaye iyalinka, wace gudunmuwa ka bar? Soyayya ne ka ba ɗanka yana abokantaka da kowa. Yau iyaye sai yaro ya tafi ba san inda ya je ba, yarinya ma a tabbata inda ta je ba. Kaga yarinya karama Bilal Azimu ɗan shekara 17 ya tafi wai Ingila, wai ta tafi America, wai ta tafi, yarinya ɗan shekara 17-18 wai hutu za ta yi, wai za ta yi, an ba ta kudin hotel, an ba ta daloli, an ba ta komai, kuma ka ce kana musulmi, kuma kana kula da tarbiyyar yarka, ka san da wa za ta tafi, ka san da wa za ta haɗu. Wani ɗalibi na ya ce ya yi tafiya irin wannan ƙasashen, tun daga airport ya haɗu da wata yarinya suka shiga jirgi ɗaya, ga ta riƙe masa wuta. Ya ce shi ma bai gane wannan al'amari ba, sai suna magana a jirgi ya ga in wani abu sai mai magana. Da aka zo irin bin layi za a yi abin wannan a wuce a shiga gari, sai ya ga ta zo gefensa, sai ya ce mata, sai ta ce masa da Allah ka taimaka mun. Me zan taimaka miki? Da Allah ka wuce min, na zo da kuɗi ne, ina so na yi declaring kuɗin. Ya ce wallahi malam, kuɗi ta zo da su na tashin hankali, ba ta ma san yadda za ta je airport ko ta je gurin jami'an tsaro ya za ta wuce da wannan kuɗin ba. Waye ba ki? Ce ubanta ne ya ba ta. Ina za ki je? Za ta tafi hutu ne, sun samu hutun makaranta wata ɗaya. Za ta je ƙasa? Ya ce sai ta irga masa ƙasashe har wanda bai sani ba. Ya ce da suka sauka sai ta ce bari ta kama musu hotel saboda ya kula da ita. Ya ce wallahi malam, da ba ni da tsoron Allah, yarinyar nan da ita zan rinka kwana. Amma abun bakin ciki malam, iyayenta suna Najeriya. Ya ce a gabana suke ɗaukan waya tana kiran ubanta, yaya kin sauka, kina ina? Jama'a wannan gata ne, mu musulmi ne jama'a, muna da Qur'ani, muna da hadisi ya jama'a. Manzo Allah ya ce mace bai halatta ta fita ta yi tafiyan kwana da yini ba, illa wa mahadi mahram, face da muharrami tattare da ita. Mu dawo kan shaye-shaye da zan tsaya kai. Me yake jawo yara suke shaye-shaye? Koyi da abokanai ɗaya kenan. Naka duk wanda ya bar ɗansa yana abokantaka da abokanan da bai san su ba, to ka shirya idan ka ga ɗanka yana shan kwaya kar ka zargi kowa. Kar ku bar ƴaƴanku su rinka abokantaka da wanda ba ku san su ba. Ku rinka zaɓa wa ƴaƴanku abokanai. In ka ga ɗanka yana aboki da wanda ba ka aminta da shi ba, fito fili ka gaya masa, ka ce ban yarda ka rinka abokantaka da wani ba. Da yawa bincike ya nuna mana abin da yake lalata mana ƴaƴa abokanai kuma suke wannan shaye-shaye. Sannan rashin kulawa daga ɓangaren iyaye, uwa ballagaza, uba ma ballagaza ji. An samu gata, an bar wa yara su yi abin da suka ga dama, ba mamaki don yaro yana kwana yana shan kwaya, ba wani abu ba ne. sannan ɗaya daga cikin ƴaƴan gida in yana shan ƙwaya to kar kai mamaki wallahi sai ya yaba wani matukar kuka ba ɗaya yana shan ƙwaya ko ɗaya tana shan ƙwaya sai sun yaba wani yarinya budurwa ƴar ƙwaya wannan da ido na na gani ta hawo mashin tana bakin kayajiya tana gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug lokaci ba ita shekara 11 ta sha kwaya ta koshi saurayi yazo hira wajenta a buge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mummunan mu'amala ta iyaye lokacin da iyaye suke muguwar mu'amala wa ƴaƴansu zai iya yiwa ƴaƴansu fandare su je su kama shaye-shayen kwaya wannan dai ya tabbata sannan kuma shagaltuwan iyaye da wasu ayyuka daban ba su kulawa da tarbiya mutum kullun neman kudi ƴaƴan ka ba su lokacin ka ka tafi office tun daga safiya sai dare ita ma hajiya ta tafi office kai office ita office waye ne kula da yaya ba ku san me yayan ku suke ba ba ku haduwa da su ƴan aiki suke kulawa da su kun shagaltu da wasu abubuwa daban ba ku ba wa ƴaƴan ku aiki hakki ba ko aiki zaka yi dan Allah ka ware wa ƴaƴan ka lokaci da zaka rinka zama da su kun ga zama a gida din nan uba ya zauna da ƴaƴan shi kana kallon su wallahi ba karamin tasiri ne shi ba kaga cin abinci tare da yara kaga hira tare da yara kaga fita kasuwa tare da yara fita masallaci tare da yara yana da tasirin sa babba rashin yin haka kuma wallahi za su je su sabu wanda zai je su sabu sannan abin da ya shafi wato ainihin wato sabani tsakanin uba da uwa da yaga uba yana fada da uwarsa uwa tana fada da ubanta Adam da mijinta wannan yakan sa yaro ya fandare ya kama duniyar sa ce to su ma fada suke waye zai mana fada cikin su sannan rabuwar su saki yawan saki auri saki yanzu wani zaka je ka tarar da yayan a gidansa yayan yamo wani yaro ya kira ni yace da Allah akram kallahu ina neman fatawa nace me ya faru yace tsakani da Allah mallam ayi hakuri muna jin wa'azukan da kuke amma gaskiya baban mu bai da mutunci nace subhanallahi kai ka daina kallo nan ka daina kallo nan nace ma wato magana ce ta bashi mamaki wallahi malam akwai yaron da yazo ya same ni yana huci daga garin ku yazo baran fadi abin yana huci Allah nake ga maka yace wallahi malam sai na buge babana nace kai yace fatawa kai nake so ka bani malam ka san me ya faru shi wannan mai buge ubansa yace fada suke yi da mahaifiyarsa yace in yi zuyi ta dukan mahaifiyar mu a gaban mu ya dake ta sai ta yi kuka ta zubar da hawaye yace malam wani lokacin rauni yake mana yake mata yace malam wallahi ba zan iya ganin wannan abun ba dan haka wallahi duk rabbi ya sake dukan ta wallahi sai na rama mata yanzu dai ne wannan mutum yazo yana fada yana dukan ma abun nan wannan wani irin mutum ne kai kamar baka da abun nan shi kuma wancan me ya same shi me ya dalili da yasa ya faɗi abin da ya faɗa shi din ma dai iyayen ne ya ga suna yin abin da yake ba daidai ba babu jituwa a tsakaninsu babu zaman lafiya a tsakaninsu yanzu mutum wai sai ya zo wai gaban wai matarsa ba shi da mutunci ba shi da kirki kuma a gaban ƴaƴanta wallahi zan ɗan mataki a kanki yanzu kwanan da aka amo ni ce su wani ya zo ransa ya ɓaci ya ce da matar gidan da ƴaƴan gidan ce dan ubanku kowa ya fita daga gidan nan wallahi malam ya kore su gaba daya kai tsiyar ka kenan ana faɗan gaskiya baka so a faɗa bari ma zai a nan gurin tunda ka takura mun wallahi
assalamu alaikum kun yi da ne cewa yau lallatar ta matasa ne ina so ya kashe mutanen garin mu kasuwa ko yan matan garin mu kasuwa sai dai kash da ni da shi duka daga jiha da muke duk da cewa na gidan sa da Abdullahi gadan kai amma dan boci ne sannan ko abocin ma local government din mu daya domin ni ina shira shi kuma yana giya ne kuma an cire giya ne daga shira so da haka in ka taba mu harkan ka taba wannan juya zuwa gurin kaga na tada maka asiri kai ba na kana bane ba cila ne kaje can gurin gaba ta mala mun ji damuwoyi matsaloli abubuwa daban-daban da suke jawowa
waɗannan abu lalacewa da gurɓacewa tarbiyyar matasa daga bakin Abu Afif Dr. Abdullah Gadan Ɗaya Sheikh Jabir ina huta waɗannan hanyoyi ne kuma za a bi ami a magance tunda dai an ji matsaloli ba za a basu haka ba ba wai kawai maganin abu ba wai kawai mun zo mu ji matsaloli ba ina mafita
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mafita abubuwan da Sheikh Abdullah ya fadi suna shiga jiki kwarai da gaske labarai ne wanda yake dukkanin su na gaskiya wanda shi yayi mushahada su kuma muna ta mushahada irin su duk wanda matsayin da ake kawo mai ƙara na gidaje za a kawo mai wasu abubuwa da ba sa faduwa wani abu akwai abin da baya ma faduwa ka san in ka fadi ma jama'a za su ce ba haka bane ina mafita shine inda aka hau bishiya na ake sauka shine charity begins at home kamar da ya fi lalacewa iyaye ne da tarbiya daga iyaye to iyaye su gyara duk abubuwan da ya fadi daga iyaye ba su kula da ƴaƴansu mi suke kallo a gida ba ƴaƴansu wace makaranta suke zuwa ƴaƴansu wace ƙasa suke zuwa me ya shiga su me ya fita su duk ba su kula ba to ya wajaba a gyara lokacin da yake fadin in yadda iyaye ke sakaci waje abubuwan da ayyan suke kallo sai tuno min da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah idan yazo yana magana abubuwan da yake kallo akwai wani hadisi da yake kawo daga cikin Bukhari da Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man rajulin yasta'ihi Allah ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harama Allah alaihi aljanna babu wani mutun da Allah zai ba kiyo wasu al'umma ya mutu randa ya mutu yana wa wannan al'umma algushu face Allah ya haranta mai aljanna Sheikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mafi girman algushu da zaka wa ƴaƴanka shine ka sa musu abin kallo na haramu a gida suna kallo baka damu ba iyaye nawa ne suke barin ƴaƴansu suna kallo kamar yadda ya fadi na wannan matsala abinda an mafita shine su gyara ka tabbata me ƴaƴanka ke kallo annabi sallallahu alaihi wasallam fa yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku abinda aka ba ku kiyo daga lokaci yayi da iyaye za su gyara da iyaye za su tashi su ga mi ƴaƴan mu ke kallo wani irin makaranta ƴaƴan mu ke zuwa meye fitan ƴaƴan mu meye shiga ƴaƴan mu bil asafi shadid naga ka san lalacewa iyaye naga yarinyar da tace tana sayi da hijab za ta je ta babanta magana tace dole sai naji na cire hijab idan ya ganin da hijab fada yake ni ba taba ganin irin wannan ba in ba wannan uwin ba wai mahaifi idan ya ganta da hijab fada yake yana son ta sa tufafi da ke matse mata jiki to irin wannan in ya je mi zai ga ma Allah game da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya kamata iyaye su fadaka su dawo don shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana magana tarbiyyar ƴaƴa cewa iyaye magana akwai hadisi Amr ibn Shu'aib na nabihi an jaddihi dake cikin sunani Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake tamuru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha bi ashrin wa fariqu bainahum fil madaji annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku umuci yaranku su yi sallah suna shekara bakwai ku dake su idan suka kai shekara goma ba su yi ba kaga can a ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati na ce ka umuci yaronka da sallah aya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wace ana magana tarbiyyar yara iyaye ake fuskanta su ne idan su gyaru to ana tsammani ƴaƴansu su gyaru idan sun lalace ana tsammani ƴaƴansu su lalace sai wanda Allah ya kiyaye don haka wajibi ne na farko ka kula da mi ƴaƴanka ke kallo Allah ya sa wannan lacca daga yau ta sa ya kasance kana kula da mi ƴaƴanka ke kallo na ɗaya kenan na biyu wace makaranta kake kai ƴaƴanka wani kawai abin da yake so ya kai su makarantar da ake turanci makarantar da aka fi ko ina a science makarantar da aka fi ko ina kuma shi ba irin wannan makarantar yayi ba har ya kawo inda Allah ya kawo shi don haka ka dinga jibin ƴaƴanka lahira sai Allah ya taimake su a duniyar su sai su samu don haka ka diba wace makaranta ce za a ba su tarbiya wace makaranta ce za a ba su training yanzu muna cikin yanayi muna cikin lokacin da duk makarantun da suka fi kowa a makarantu ne masu hada conventional education da islamic education ana samun yara ƙanana suna ta har da alqur'ani
makarantun nan suke zuwa har da Qur'ani, ka tabbata ɗanka yana cikin makaranta har da Qur'ani, yayi bokon, yayi arabiya, anil yamini wa shama'ili, ya kasance ta ko ina aka bugo ya iya, amma ka kai shi boko dai yake yi baya karatun addini, to bai ga maka matsala da zaka ji. Yanzu makarantar addini in ka kai ɗanka, me ake ga ma ɗanka cewa ake yabika ɗanka in ka kai shi makarantar addini da ya kasa ya kai suratul ahqaf, sai ka karanta mai wasainal insana bi walidayhi insanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha, da ya daga ya kai suratul luqman, sai ka karanta mai wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, da ya daga ya kai suratul ankabut, sai ka karanta mai wasainal insana bi walidayhi husna, da ya daga ya kai suratul maryam, sai ka karanta mai barran bi walidati, da ya daga yake suratul isra, sai aka karanta mai wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, da ya daga yake suratul an'am, sai aka karanta mai haka za a ta karanta mai wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, wa haka za a ta karanta mai a dinga kyautatawa, a dinga bin ka, kai a dinga bin ka. Ku bayin ba ku wani labari, sai ku hada ku gane wanda yake zuwa makarantar addini da wanda bai zuwa makarantar addini, ku gane bambancin su. Professor A.A. Gondu, Professor Emeritus Islamic Studies, wanda Second Vice Chancellor na Usman Danfodio, Chairman na Ma'aikatar Alhazai lokacin Obasanjo, kaza kaza, kowa ya san Professor A.A. Gondu. Professor A.A. Gondu shine supervisor na sadan fara master sa Danfodio. Sai ga nan naje na same shi, nace mai zan tafi Ingila in yi wani masters. Sai ce mini, ai ko ya karatu Ingila, ya zama Ingila, ya karatu Ingila, da yaje Ingila ina son ba ku labarai biyu sai ku yi comparing. Sai ce akwai host family da yake zama, idan kai ba Bature ba ne sai a kai ka cikin wasu host family in Ingila, sai ku yi wata shida kuna turanci tare da su domin ka iya bakin ka yabe. Sai ce da aka yi shi wajen host family, sai ya kasance tsohon gidan, sai ya dinga tari, sai kowa ya kyale, sai ya ce musu wannan batido fa ya kamata a kula da shi. Sai ɗansu su ce mai old man let him die, old man let him die, ya tsufa bari ya mutu. To ku kiyaye, akwai kissa Abdullahi bin Abbas, kissa ta biyu nake so ku hada. Abdullahi bin Abbas yana zaune yana karɓa fatawa a Makka, mutane suna zuwa da fatawa, sai wani ya zo ya ce na ɗauko mahaifiyata daga Iraki a bisa wuyana har na kawo ta nan, na biya ta haƙƙinta. Ya ce baka biya ta haƙƙinta ba, domin ita ma ta ɗauke ka, ka ne mata kashi, ka ne mata fitsari, kana so ka girma. Yanzu kai da ka ɗauke ta nan, ba jiran kake ta girma ba, jiran kake ta mutu. Me yasa wannan ya bambanta da wancan? Saboda wannan yana ɗaukowa daga hasken Alƙur'ani, wa wasainal insana biwalidayhi wa wasainal insana biwalidayhi. Shi kuma wancan da suke cewa old man let him die, kaddara physics suka karanta. A cikin physics akwai babu biril walidaini, inda ake cewa ka bi babanka. A chemistry akwai, a English akwai, a wani duk wani subject da ake akwai. So in ka kai ɗanka makarantar boko, baka sa shi makarantar addini ba, kai ma baka ce ma biyayya ba. In ka kai shi makarantar addini kullum, idan ya sauke Qur'ani fa ya gama da Qur'ani, zai shigo hadisi. A ce an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, man haqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah, qala ummuk thumma man ummuk thumma man ummuk thumma man abuka. Haka za a yi ta karantawa. Don haka labina ta farko, block na farko, foundation na farko shine ka kula da wacce makaranta yaron kake tafiya, wacce tarbiya ka bashi a gida, ina ne fitar shi, ina ne shigar shi, su wane ne abokan shi, su wane ne ƙawayenta. Anil mar'i la tas'al wa anzur qarinahu fa kullu qarinin bil maqarin yattadi. Mutum karka tambaye wane ne shi, tambaye wane ne abokanin shi, wane ne abokanin zaman shi, ko wani aboki yana koyi da abokanin zaman shi ne. Baka responsibility na iyaye ne saki tsaye su ga ya shiga ƴaƴansu, ya fita ƴaƴansu. Gwamnati ya kamata ta ƙara jajewa wajen kayan shaye-shaye. Tsakani da Allah, kayan shaye-shaye sun fi komai abinda ake sakaci da su. Sai ya kasance ana samun su, kowa a garin su ya san dilolin kwaya, kowa ya san su, suna tafiya freely. Kowa in ka bashi kuɗi ya sayo kwaya, an san inda aka sayar da kwayan nan. Ya za a yi yaro ɗan primary school ya tsira yana da kwaya, saboda ya san inda aka sayar da ita, saboda ba wahalar sayarwa ba ne. Yanzu a wannan yanayin da muke ciki na rashin tsaro, ba za ka ga yaro ɗan primary ko yaro ɗan primary ko sukuli da bindiga ba. Hukumomi sun sai da suka hana yawon bindiga, amma kwaya fa wani mun yi irin haka. NDLEA suka zo masallaci na Juma'a, za su yi magana a basu minti goma su yi, sai ko wani daga cikin ɗalibai na irin yana da sakewa, cewa wallahi malam duk shaidu gaba garin su yace duk shirye suke yi wallahi unguwan mu akwai ɗan shaye shaye da ni gansu sai ni lallaba ni je hukumar sai ni gaya musu cewa ga fa ɗan shaye shaye ina gani unguwan mu kaza kaza yace gobe sai ɗan shaye shaye suka zo gida suka ce ba Alhaji muna ganin kimar ka wallahi je ka je ka kai karam to da Allah ka sake ka babu wai abubu wai ayyuka sai ce sai ta babaki ya za ai illallaba in koye je ka kara sai da a ce to kai anniya fa in kuna yi akwai Alhaji Wari yana da yana gari ku kuma ya kawo karar ku don haka lalle lalle hukumomi suna bukatar su kara zagi damse wajen hana kayan shaye shaye suna yawo abu na uku malaman addini su ma su kara dagewa kamar yadda muka fadi ana sauraron maganganun su a maimakon mai da himma wajen fada da juna da wa juna raddi a mai da himma wajen koya ma al'umma tauhidi koya ma al'umma ibada koya ma al'umma tarbiya a kowane matsalaci na unguwa ku kakkada mu sai ka sa ring light ka sa abin nan an ji ka ko ina kana zagin wani kana zagin wani a'a mutanen unguwar ku nawa ne basu iya sallah ba sa zuwa makaranta iyaye nawa kun san yadda tasirin wa'azi yake kuwa wa'azi yana cikin abin da yake komai tasiri a rayuwa yadda baka tsammani wa'azi yake shiga ya ratsa cikin mutane ya musu amfani yanzu in baku misali daya na gani a page din BBC Hausa suka hira da Bala Shagari yana nan da rai marafan Shagari shine eldest son na former president Shagari ya aka yi babanka ya zama shugaban kasa a Najeriya yayi kaza MPN yace mahaifina lokacin da jam'iyyar MPL suka zo gidan shi suka ce suna buƙatar sai ya tsaya takarar shugaban kasa yace ba zai yi ba ya hasala har sai kasance tsakaninsu da 'yan jam'iyya akwai fada ya hasala suka ce za su je su gaya ma ko sarkin musulmi ko wani sarki zai mai magana yace suka tafi shi kuma Shagari ran shi ɓace sai ya kunna rediyo ina kunna rediyo sai ya ji wani mai wa'azi na wa'azi duk wanda ya nemi shugabanci Annabi ya ce Allah ba zai taimakai ga wannan shugabancin ba duk wanda bai nemi shugabanci ba aka zo aka neme da shi in bai karba ba Annabi ya ce kaza kaza sai Shagari ya ji tsoro ko da suka dawo ya ce ya karba ji wa'azi make a president wayayi wa'azin ba wanda ya san wanda ya yi wa'azin ba wanda ya san wanda ya yi wa'azin but it made a president kwanakin nan bayan sallah babba a lokacin ake haji ni ga wani program a NTA wannan program an yi shi da Yariman Bakura ne former governor na Zamfara state yana fadin yadda aka yi shari'a abin zai baka mamaki gaji tasirin wa'azi yanzu ji wancan tasirin wa'azi made a president of a nation Shagari har abada an zaka kidan shugabannin kasa zaka kidan Shagari wa ashe wani mai wa'azi ne cikin radio bai ma san wani zai saurari wa'azin shi ba amma ji yadda Allah ya sa amfani cikin wa'azi ne har yayi producing shugaban kasa to wannan Yariman Bakura ana hira da shi a BB ana hira da shi a NTA sai ya idean shari'a ta zo shari'a tana cikin abin da ya shiga cikin tarihin Najeriya har abada in zaka yi tarihin Najeriya sai ka ce an yi shari'a ko ka yaje da ita ko baka yaje da ita ba ko kaga tasirin ta ko baka tasirin bale mun ga tasirin ta ni a Sokoto nake ina karami ina primary school na san gidan giya guda hudu yau akan shari'a da ta zo ban san gidan giya ko ɗaya ba a Sokoto ban ce babu ba amma cewa ni ban sani ba yanzu ina babba ina yawo ina ko ina yau in ka daba ni ka ce suna gwada ma gidan giya a Sokoto ba cewa nake babu ba amma ban sani ba amma ina primary ina secondary school na san gidan giya guda hudu a unguwar mu to me ya tafiyar da ita wannan shari'a ya kai shari'an nan ana gaya mai sai ce lokacin yana permanent secretary a Sokoto akwai wani masallaci bakin gidansu da ake sallah sai Malam Umar Salame ko Silame cikin ina last week ina a Malaysia ina ga Musa Malam Lawal Maidoki ne kuskuren sunan Malam Umar Salame wani malami ne na Izala a Sokoto ina nan babu wanda ya san shi ina nan ma Abuja jiya ne naga dan shi ya rubuta bai da lafiya ba in ka je Sokoto in ka fadi suna nai in ba wanda ke harka Izala ba wanda ya san shi to shi ya tashi a cikin masallaci daga din bayan sallar azhar ne Yarima ke cewa yake fadin yanzu lokacin Yarima yana permanent secretary yake cewa yanzu inda ana shari'ar musulunci hukumomi ya kamata su mai da hankali ya kasance ana shari'a da littafin Allah ana nan sai ga Yarima an tsaye suwa takarar gwamnati sai ya zama governor sai ya tuno wa'azin da Malam Umar ya taba yi na ayi shari'a kawai sai ya ce zai yi kiran shari'a jiya da wa'azi lokacin da yake ne babu social media a 90s ne lokacin da yake ne ko yau ba a recording irin wannan malamin yana wa'azi ko yau ba a recording din shi amma ashe ya faɗi wata kalima wanda ga sai da ta canza arewacin Najeriya sai da ta girgiza arewacin Najeriya me yi muku magana me yi muku magana lokacin da corona ta shigo ina cikin wanda na tsorata da corona fi sabilillah an tsorata mu an firgita mu akwai mutane da suka dinga cewa wai kudi da an sarar corona da nikewa mutane lalle su kafa kafa ba komai bane lalle aljazira ta kawai ta yi aikin ta aka duba mu na in corona ta kama sai da ya kai wani lokaci na daina fita sallah masallaci saboda tsoron corona in muka ji akwai masu tari sannan ina zamne a cikin falo bisa kujera ina kallon fazo sai aka zo min Dr. Ahmad Bamba
Allahu Akbar
yana cewa yanzu saboda muna nama Allah zato ba inda corona za ta kaba ka ce masallaci wa tahunnuna billahi ghayra al-haqqi badal jahiliya sai ka lida ta ni sai ce wallahi da yake daga nan da ne aka yi la'asar jabi to yanzu ba kuma bisu jabi ba lokacin corona kawai sai katon Facebook ina da giga zuwa da shi masallaci har yanzu ban taba ganin Dr. Ahmad Bamba ba abuba ba ban taba ganin shi da ido ba amma da yazo yana lokacin da yake wa azum bai san ko da wa yake ba ashe da ni yake wata nuna billahi ga alhaqi na jahiliya da daga lalle da ni yake da tashi zuwa masallaci sallallahu alaihi wasallam wa'azi na da tasiri ya kuma malamai masu wa'azi da mu kun ya koma zagin wani wani bai iya nahawu ba wani bai iya musallahu ba wani ba daidai bane wani ba daidai bane ai channeling wannan zuwa ga matasa zuwa ga yara a gyara tarbiyyar al'umma ya kasance wa'azi ya yi tasiri haka idan iyaye suka gyara malamai masu wa'azi suka gyara hukumomi suka yi tsaye game da haka kwaya to za a samu al'umma ta gari wadda za a yi alfahari da ita muna roƙon Allah ya bamu al'umma ta gari da za mu yi alfahari da ita Allah ya yi muna gamo da katar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam
sallallahu wa sallama baraka wa anama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam matashin malami Malam Jabir Salimi hula da bai san Dr. Ahmad din ba gaba da gaba ba wannan shaida ce babba cewa lalle shi din matashi ne ba abin mamaki bane ba ni ma na fara kan fada ma wasu mutane cewa ni ban taba ganin Sheikh Abubakar Mahmud ne ba har yanzu lokacin da yayi rasu yayi layuwa sai wa azun sa shekaru na kadan ne duk wannan shaida ne akan cewa Usman Abdullahi matasa ne kama ta malam kajiyar da malam Jabir cikin ɗan kalmomi kaɗan cikin abubuwa guda uku ya zayyana mana abinda da za mu rike su da gaske da hakikanin an sami mafita to da zuwa kace charity beginning at home malam ya ambaci hukumomi mun ambaci jama'a mun ambaci iyaye da yake mun gangaro zuwa lokacin da za mu tsayar da wannan lecture zan so wasu abubuwa guda biyu in ka samu kusu a kai bangaren abin da shafi siyasa kai kuma bangaren abin da shafi ilimi da makamancinsa ina so kuma wato kudan zaburar da matasan mun nan wani irin gudunmawa malam Abdullahi za su bayar wajen kawo canji a wannan siyasa tunda dai har a sunan nasu ma kusan zaka iya cewa an kwace musu za a ga mutum ɗan shekara 60 da wani abu amma shine shugaban matasa su kuma ana amfani da su ta hanyar shaye-shaye da gariwa da wasu abubuwa da su ake amfani su ne sojojin abu waɗanne gudunmawa za su kawo tunda cewa muka yi gudunmawar su zan canji mafi alheri
wanga tambayoyi ne Allah saka a tambaye mu abinda ba za mu iya amsawa ba da Dr. Jabir yake cewa bai san bai taba ganin Dr. Ahmad Bamba ido da ido ba ni mamaki da kuka yi kambara to ai ba wani yarinta yake nuna ba ba Sokoto ne ba gaba ɗaya rayuwarsa a Sokoto yake baya zuwa Kano na san watakila farkon zuwan sa Kano lokacin da muka samu jami'a ticket ɗinsa na hawa jirgi a airport din Kano to baya zuwa Kano ya za a iya san Dr. Ahmad Bamba kai kuma sai mun gama lecture zan faɗi me yasa ba ka san Sheikh Gombe ba ni kuma din na san su haka ku bi ni a hankali abu na ƙarshe da za mu tsaya kai
wannan wani abu ne da hakikanin gaskiya yana damu duk wani mai kishin kasa musamman Najeriya. Menene daurin matasa samari, menene wato impact din su a cikin siyasar Najeriya? Mu gaya wa kanmu gaskiya, kuma dattawan nan ba fa sukan su muke yi ba, ba cewa muka yi ba su iya ba, amma yau duniya tana tafiya ne da matasa. Yanzu ba kuka ji da Jabir ya gaya muku sahabi kaza annabi ya nada shi kaza, sahabi kaza annabi ya nada shi kaza, sahabi kaza duk a ƙananan shekaru, duk cikin su ba wanda yake shekara 40 duk gaba daya cikin su ba wai yake magana ma Jabir kuma ya roƙa ni haba ba shi ba abin nan. Amma me ya tasirin matasan mu Najeriya, me yasa kuke komawa baya? Ba ku da ilimin ne? Ba ku da gwagwalwan ne? Ba ku da basira ne? Ba ku da kishi ne? Da Allah ya mun haƙuri dangane da maganganun da zan faɗa, musamman dangane da manya-manyan 'yan siyasar mu dattawa masu shekaru. Kowa ya sani cewa gwagwalwar matashi yanzu da tafi shi ne yake faɗa, a lokacin take ɓararraka, a lokacin take didida ta yi tunani ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza. Muna cike da ciwo, muna cike da damuwa a Najeriya yadda matasa suka yi baya fasa shiga harkar siyasa, alhali kuma mu a tarbiyyar mu ta addini matasa su ne jagorori, kuma sun yi iyayensu, kuma sun ba da gudunmuwa, amma wannan tarihi ya zo ya mutu. Yanzu ba za mu samu gwamna a Najeriya na shekara 25, 26 da 7, 30 ba. Yanzu ba za mu samu mai neman takarar shugaban kasa dan shekara 40, shekara 30 da wani abu ba. Kuna ina? Ba ku da kudin ne? Kuna da kudin da za ku yi campaign? Kuna da iyayen gida? To ina shaida muku cikin sakon da wannan lecture aka yi ta a wannan masallaci na An-Nur, idan matasan Najeriya suna so a samu canji akan tsarin mulki da shugabanci da rayuwar dan adam a Najeriya, dole sai matasa kun tashi kun shiga siyasa. Na ga wasu daga cikin matasa 'yan siyasa na ce ku yi haƙuri, ku je ku bi su, su zama iyayen gidanku, ku yi musu ladabi, ku yi musu biyayya, ku rinka shiga mitin ɗinsu, ku gane me suke faɗa da wani yare suke magana, ku fito. Wallahi idan matashi ya fito, wallahi za mu zaɓe shi. Amma kowa ya sani rayuwa ta yi ta kai mutum ya yi shekaru, ya ɗebi shekaru da yawa, ya gaji. Akwai wanda takalmin wani ya zo sa takalminsa, wallahi sai matar ta nuna masa ga na dama ga na hagu, amma zai fito yana neman shugaban ƙasa, kuma wallahi zaɓensa ake yi. Gaskiya ne, ku yi haƙuri. Da mun na ce a yi haƙuri da abin da zan faɗa, mu faɗa a kanmu gaskiya. A yanzu nan a duniya akwai ƙasashe waɗanda ƙasashe ne masu tasowa, manya-manyan ƙasashe, yara ne matasa shugabanninsu. Da haka baya-bayan da kuke yi aka mai da ku 'yan ƙwaya. In ka ga matashi a siyasa gariwo aka bashi, in ka ga matashi a siyasa wiwi yake sha, in ka ga matashi a siyasa kona wuri yake yi, ya kamata mu canja wannan tunanin. Mu ga yaro ya fito gal a leda, ya gama digiri ɗinsa, ya fito yana neman gwamnan jihar su, ya yi bokon, ya karanta addinin, to me ake nema? Kuna da wayewa da za ku iya yi wallahi. Mu ga wani ya fito yana neman sanata, yaro matashi. Mu ga wani ya fito yana neman shugaban kasa, wallahi tallahi za ku iya yi, ba za ku gaza ba. Kuna samun shawara ta manya-manya waɗanda suke tare da ku, iyayenku da iyayen gidanku a siyasa. Amma hakikanin gaskiya halin da muke ciki na ci baya da rauni ga rashin lafiya, galiban za ka ga wasu wallahi za ka ba su da lafiya. To a samu wanda yake mai jini a jika. Akwai wata doka ne a Najeriya da take ɗan shekara 30 da kaza ba zai nema ba. In ba ku da kuɗi, iyayenku suna da kuɗi, yayi. Da haka yana daga cikin hanyar da za mu samar wa ƙasar nan cigaba, matasa ku fito a yi komai da ku. Matashi za ka bi da tsoro, kuma zai iya taka wuyan kowa, kuma baya tunanin cewa wai saboda kaza, saboda kaza, saboda kaza, a'a kawai abin da ke daidai shi zai yi. haka muna kira gare ku ya ku matasa kamar yadda aka ba mu tarihin matasan sahabbai annabi ya tsora musu nauyi na shugabanci da jagoranci to kuma ku yi kokari ku dabbaga ba ci a muka ya dauki ƴaƴa kanana masu karancin shekarun da ba su da hankali ba a muna nufin matured matasa wanda suka yi karatu suka zama wayayyu suna da ilimin addini suna da ilimin zamani su zasu bada gudunmuwar su kuma ina tabbatar muku Allah zai taimake ku dan Allah ayi kokari a samar da canji akwai wasu maganganun waɗanda lokaci da zai bari mu fade su ba amma dai akwai buƙatar siyasar Najeriya mu farka mu farka maimakon a ba mu kwaya to mu ga kun fito kansiloli kun fito chairman local government kun fito sanatoci kun fito ƴan majalisa kuna bugawa kuma in yau ka fadi gobe zaka ce insha Allah tabaraka wa ta'ala
sana'a
wama adrakum ma sana'a ka kyale ne haka to amma dai barin tsaya anan jama'a mu badi na sana'a Allah saka maka da alkhairi samari matasa cikin hanyar da zamu kori talauci a kasar mu cikin hanyar da zamu rage zaman banza a kasar mu cikin hanyar da zamu inganta rayuwa a kasar mu shine matasa ku kama sana'a dan Allah ku daina tumasanci ku daina bin ofisoshin gwamnati kuna bara kuna roƙo ku daina zuwa kuna kashe rayuwar ku alhali Allah ya ba ku kwakwalwa Allah ya baku basira Allah ya baku tunani mu ganku a cikin harkar kasuwa ba abinda ba za ku iya yi ba zaka yi zuwa China zaka yi zuwa Ingila zaka yi zuwa America ka je ka siyo kaya yanzu ne kake da daidai da ka iya yi jikinka zai iya jurewa kwakwalwarka za ta iya jurewa shekarunka za su iya jurewa idan mun ganku a cikin siyasa to muna so mu ganku a kasuwa noma tushen arziki muna da daji a Najeriya muna da ruwa a Najeriya amma ba mu da manoma matasa a Najeriya muna da matasa a bakin titi muna da matasa da ake diba a ce ai barna ai ta'addanci da su saboda rashin sana'ar ku saboda rashin aikin ku saboda rashin ku ne mun kanku ake diban ku akai ku daji a baku bindiga wallahi idan saurayi ya zama yana da abin da zai wallahi ba zai waiwaici aikin gwamnati ba kuma za a samu zaman lafiya kuma da nan nake kira ga gwamnatoci ku bude kofofi na sana'o'i ga waɗannan yara da muke da su sun gama jami'a ba su da aiki sun gama secondary ba su da aiki wani yayi master wani yace mallam an ke nayi karatun na gama ban samu aiki ba kuma ban da kudin jari kuma ban da kudin da zan je gona ku taimaka ku sama musu wurare na sana'o'i akwai kananan sana'o'i da muna rena su yanzu mutum ya je kasuwa ya kasa kaya ko ya sai kaya ya siyar kaji nan kaji kawai ka samu jari na naira 100,000 zaka iya zuwa kasuwar kauye ka je ka siyo kaji 2,000, 3,000 ka dora 500 duk kullum a garin ku akwai inda zaka je kasuwar kauye ka je ka ciyo abinda zaka ciyar da iyalinka ka rike ba ma yi duk kananan sana'o'i mun rena su kere-kere gadaje kujeru abubuwa na amfani sai kaga duk babu yaran mu a ciki abun bakin ciki sai dai kaga wasu matasan waɗanda ba mu ba sun zo sun mamaye garurrukan mu sun mamaye gidajen mu sun mamaye kaza kaza din mu amma mu yaran mu kawai sai dai kaga suna askin banza suna saka manya manyan wanduna da yawan aljifai babu ko kobo ko taro a cikin aljifar wanda ba jiji bane wannan gaskiya sannan in ka zo zaman banza albatala da muke da shi yanda zaka gane ana zaman banza a cikin yaran mu matasan mu wallahi malam ana da an zo wani abu na hadari ko wani abu ya faru ko ni ya buge ko kaza ya buge ko mutum ya buge kafin ka warga ka farga zaka ga matashi ya kai 150 me yasa saboda kowa a zaune yake ba su da aikin yi me ya faru ku ba ku je gona ba makarantar an zo ba a iya cin jarabawar yanzu sai dai zaka rasa kuma an dawo ana zaune a gida kana kallon ubanka tun kana cikin jariri ubanka yake taimakonka ka zo primary ya taimaka maka ka zo secondary ya taimaka maka ka gama jami'a ya taimaka maka da yake dan banza ne kai sai ka ci gaba da zama bayan jami'a ubanka shi zai ciyar da kai ga ƙarfi kana da shi in duka za a samu kuɗi zaka dake mutane ka samu kuɗi in faskare za a yi zaka yi faskare ka samu kuɗi akwai abun bakin ciki mutum faskare ya ba sani faskare ba saran itace to ga rashin kulawa da iyaye wani mai research yayi bincike yake cewa lalacewar matasan mu da rashin sana'ar mu ta kai ga yau ƴaƴa suna ganin iyayen suke mutuwa a gida ba sa iya taimakon su. Babanka ya taimaki mahaifiyarka, ya kai ka nazari, ya kai ka primary, ya kula da kai tun kana cikin ciki har ka je jami'a, ka je ka dawo. Lokacin da ka gama jami'a yayi ritaya, ya gama aiki, ya dawo yana zaune a gida, ga yara project ba aikin yi, babu kuma fikirar su je su yi sana'a. Ciwon suga ya kama shi, ciwon hawan jini ya kama shi, wani ya je ya samu aiki watakila a can ya fara ko koyarwa ko wani sauransu. Sai kaga dattijan nan yana da ƴaƴa wajen guda 15, amma wallahi ba wanda zai iya ɗaukan nauyin maganin ciwon sugarsa da zai sha na wata ɗaya. Masu kokari su ne masu karo-karo. Kai za ka kawo 2,000 duk wata, ke za ki rinka kawo 3,500, kai za ka rinka kawo kaza. Uban da ya ɗauki nauyinku kuna yara, kuku 20 a gida, yau ya yi ritaya, yau ciwo ya kama shi ya zauna, kuku 10 nan ba za ku iya ɗaukan nauyin mahaifinku ba. Wallahi shame on you, wallahi kun ji kunya. Tsohuwarku ta gaji, tsohuwa gata ta tsufa, ba za ka iya kai ubanka umra ba, ba za ka iya kai mahaifiyarka aikin hajji ba, ba za ku iya komai wa mahaifanku ba. Haka za su zo su faɗi su mutu da bakin ciki da damuwa, kuma kuna zaune ba ku iya komai, kuma kuna kallon wasu wanda ba ku ba suna zuwa su yi sana'a su nemi kuɗin, kuma Allah ya ba su kuɗin. Ga girman kai a wajen yaranmu na Bahaushe, raina sana'a. Muna da raina sana'a, ni ba zan yi kaza ba, ni ba zan yi kaza ba, amma kuma kana zaman bakin titi ai. Duk wani mai kuɗi da ya wuce mai mota da tsada, Allah ya isa kuɗina, kuɗinka a ina, ƙarya suke wallahi. Ko ka ji an ce kai ga manyan barayi kenan, yanzu duk wanda ya wuce da mota mai tsada barawo ne, ƙarya suke yi wallahi. Akwai wanda zuwa yayi karatu ya nema, akwai wanda yayi sana'arsa, akwai wanda yake business ɗinsa. Ba ku da aiki, sai dai ai amfani da ku wajen hayaniya, ai amfani da ku wajen tada hargitsi, sannan kuma ai amfani da ku wajen kawo rikici akan addini. A zo a cusa, in an ga kuna da addini, ai amfani da addinin na ƙarya, a zo a cusa muku wani ra'ayin addini, a sa kuna ta kashe musulmi, kuna ta cutar da musulmi, kuna cutar da addini, kuna cutar da musulunci. Duk inda za ka je ka bincika, wallahi ta'addancin da ake a ƙasar nan, da fashi da makami da ake a hanyoyinmu, na rantse da Allah, duk yara ne matasa. Da wahala kaga tsoho mai furfura an tsaye da shi a hanya yana fashi da makami. Da wahala kaga waɗansu tsoho yana kidnapping. Da wahala kaga yana kaza. Duk yaranmu ne, me yasa ba sana'a, ba aiki? Tunda ba aiki kuma dole a ci a sha, kuma ba tsoron Allah, ba addini. Yara sun ne sanci masallaci, sun ne sanci malamai, sun ne sanci karatu, sun ne sanci ilimi, sun fadi. Da haka dole a zo a baku duk abin da za a baku, a halakar da ku, ku da kanku ku zo ku yi ta kashe kasanku, ku yi ta kashe kashe, ku yi ta harba harbe, ku yi ta yaƙe yaƙe, ku ta zubar da jini. Abin bai da daɗi. Da haka ku kama sana'a, ku inganta rayuwarku. Kowa ya tashi ya je ne ba abin da zai yi, wallahi shi ne za mu samu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa. Amma matuƙar matasanmu suka zauna suna zaman zaune gari banza, to wallahi kowace ƙungiya za ta iya zuwa ta ɗauke ka ta sa ka a ciki, kuma ka wayi gari kana cikin masu rugurguje ƙasar ka, ba masu gina ta ba. Allah ya mana afuwa, Allah ya yafe mana. Wallahu a'lam.
Allah khair. Kai tsaye da su Jabiru, gudunmawar da matasa ya kamata su bayar ɓangaren ilimi. Yanzu malam ya ce da su ake amfani, ake duk wani fadace-fadace a ayyukan asha, a abubuwan da suke kawo lalacewar a al'umma, rusar ƙasa, da wani gudunmawa za su bayar wajen waɗannan abubuwan guda biyu: ilimi, zaman lafiya.
Duk da kace kai tsaye kafin nan cewa da ni ban haɗu da Dr. Ahmad Bamba ba, gaskiya ni gaya muku domin in yi gudun wani abu da ake cewa tadlisi. Akwai wani ce mursalul khafi, akwai wani nau'in riwaya da ake cewa mursalul khafi. Mursalul khafi shine wanda ka yi lokaci da shi, ka ruwaito da gare shi abinda kuma ba ku haɗu ba. Kamar riwayar Umar bin Abdul Aziz daga Uqba bin Amir, kamar riwayar Hasanul Basri daga Abu Huraira radiyallahu anhu. Kun ga Hasanul Basri babban tabi'i ne, amma kuma lokaci ɗaya ya yi lokaci da Abu Huraira. Amma ko da Abu Huraira ya je Basra, shi kuma Hasanul Basri na Madina. Ko da Hasanul Basri ya koma Madina, Abu Huraira ya koma Basra, Abu Huraira ya dawo Madina. Za ka ga mursalul khafi ne. Amma na saurari malamai manya-manya, na zauna gaban Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na zauna gaban Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid, na zauna gaban Sheikh Luhaidan, na zauna da yawa gaban Sheikh Salih al-Fawzan, na zauna ba iyaka ba adadi gaban Sheikh Abdul Musin Abbad. Waɗannan duk malaman Sheikh Ahmad Bambari.
Mun gode, wannan abu ne, mun gode kuma mun yarda.
yanzu amma ba shi muke bukata ba saboda dukan mu nan mun yi sansa fadis ne duka hadisi muka karanta daga faculty da muka fito ka sani cewa kowa ilimin hadisi al-mursal al-khafi fi ila al-khafiyya dana da wahala ganewa sai kuma ka samu sanan annur suna yin wani abu mun yarda mun gode malam yayi karatu hatta a gaban malam Salih Muhammad Sabir Salih al-Usaimi idan kike tunawa a shekarar farko a jami'ar musulunci ta Madina da aka yi hutu maimakon mu dawo gida Najeriya da ni da shi da wasu mutane muka tafi gurin Muhammad bin Salih al-Usaimi gudunmuwar matasa ilimin zaman lafiya
sai gudunmuwar matasa da za su iya baya ilimi na farko a za su a hanya ya wajaba a za su a hanya a koyar da su iyayen su da zumi magana su kai su makaranta uwa ita ce makaranta ta farko ya kasance ka aro ma ƴaƴanka wanda ke da kishin addini za ta koyar da su manyan malamai da aka yi magabata da yawan su zaka ji kowa yana da alaka da karatu ga mace tun in ka dauko daga Imamu Zahabi in ka zo ba Imamu Zahabi ba Imamu Zuhuri in ka zo ga Imamu Malik in ka yo kasa ga Ibn Hazm in ka tsara yowa kasa har zuwa ga Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti dukkanin su zaka ji mace ta koyar da su domin iyaye na gari daka gudunmuwar da matasa za su rage ilimi na farko iyayensu su aza su su koyar da su na biyu su kai su makaranta a koyar da su na uku wanda Allah ya ba hannu da shuni da gwamnati a taimaka wajen daukan nauyin mutane a kai su makaranta akwai mutane abu da zaka yi wa al'umma kada yawa ka je a je local government din ku a samu mutum 100 zaka dauki nauyin karatun su na addini da karatun su na boko yanzu haka da ake magana akwai wani kauye a jihar Sokoto da suka zo suka same ni cewa garin su babu malamai gaba daya babu malamai kai ne commissioner lamuran addini ya za ai a kawo muna malamai a garin mu yace to wannan kafin gwamnati ta shigo bari in wa Alhaji Wani magana ina wa Alhaji Wani magana sai yace wallahi zai dauki nauyi shikenan sai muka samu malami guda uku guda zai je koyar da su Qur'ani kawai abinda ni bashi target cikin wata uku su iya juz'in amma zaka in ka je garin yadda zaka yi muna ka sama muna mutane gaba ɗaya waɗanda za su zo karatun ka su har da ci daga amma zuwa nasu cikin wata uku cikin wannan watan uku ka diba muna mai hazaka cikin su a bashi scholarship yanzu Sokoto ya karatu na shekara biyu ya koma garin su ɗayan zai karanta da Nurul Albabi na Shehu Dan Fodio game da tauhidi dari da karantar da arba'una hadith dai zai karantar da littafin ahlari tare da karantar da bayanul bida'i na Shehu Dan Fodio a wata uku kun san me daukar nauyin su a duk mako daya naira 50,000 ne a mako daya shi zai isa su tafi daga nan zuwa kauye ne sai ka je ka shiga motar kasuwa an aje ka ka hau babur babu motar dake zuwa kauye ka hau babur na taba zuwa wannan kauyen wajen raba shinkafa da aka sa ni ina raba shinkafa da ni tafi wannan kauyen kawai na tsoka kawai kidnapper tafiya za su yi da mu saboda sai an kai inda sai an hito an tura motar da kuke shiga sai an tura amma za su je su koyar da mutane nawa naira 50,000 a wata mutum uku ba sati mutum uku da abincin da za su ci da kudin transportation din su dama an samu inda don Allah suke yi haka ba sai kun samu wani abu a sama ina masu kudi da yawa ga jahilci cikin kauyuka zai yiwu a samu wani yayi primary school ya gama a same shi cikin kidnappers amma ba za a samu wanda ya haɗa Qur'ani cikin kidnappers ba wallahi ba zai shiga cikin su ba haka idan ana son samu cigaba na matasa a ɗauki nauyin su su yi karatun boko su yi karatun addini a shiga ƙauyuka akwai mutanen da suna iya sadaukar da lokacinsu amma ba su da abin da za su riƙa su tafi sai a taimaka musu a tallafa musu su tafi wannan kenan gwamnati ita ma ta cika maganar UBE Universal Basic Education a ka'idar Najeriya dole ne gwamnati ta bada free education har JSS 3 idan free education ɗin ya zan qualitative one to a JSS 3 mutum na gama zai iya rubutu zai iya karatu amma yau makarantu nawa ne a ƙauye babu ba a samar da wannan su ya kamata waɗanda suke da mas'uliyar wannan su dage su tabbata cewa an yi haka karatu na boko da karatu na addini ya kai ƙauye don haka in yi talhisi in yi summarizing na farko iyaye su zan suna da wani nau'i na ilimi da suke fara koya ma 'ya'yansu a gida sannan da su kula da makarantarsu da wace makaranta suke zuwa sannan masu kuɗi su taimaka wajen ba yaran mu scholarship ayi har da Qur'ani nawa ne scholarship ayi har da Qur'ani yanzu wancan yaron da nace a samo muna ciki in kuka tafi ƙauyen nan cikin wata uku ku zama very careful ku diba muna yaro guda biyu waɗanda za su zama
suna karatu, wa'anda su zama sun iya karatu, su je su koya ma jama'a. Me yasa nake ba wani shiryar ba, amma na san ba yaro scholarship ya zo ya karatu Qur'ani cikin Sokoto ba wani abu bane, kai ka dauki nauyin abinci ne ga makarantu nan da jeje. Ko san fa'idar ba da scholarship ayi karatu, wannan sadaqatul jariya zai zama tun sadda aka fara wannan laccoci kwana 8 da suka wuce, mutum fiye da 95% da wanda suka yi laccoci nan gaba ɗaya scholarship suka samu suka yi karatu a jami'an Madina. Ga sunan suna ta yadawa, a can Dr. Jalu Jalungu ya tafi, a can Professor Mansour ya tafi, a can Dr. Jamil Sadis ya tafi, a can Dr. Ibrahim Bisina ya tafi, a can Dr. Abdullah Gadon Kaye ya tafi, a can wani da wani da wani ya tafi, an ba su scholarship ta ɗan lokaci. Ga sunan suna ta yadawa duk duniya. Wancan mufti ne yana can yana yi scholarship aka bashi yaje Madina ya karatu. Dr. wannan na America yana ce yana yi, an bashi scholarship aka bashi yaje ya karatu. Ga Dr. Bashir scholarship aka bashi ya karatu. Sheikh Jafar scholarship aka bashi ya karatu. Dr. Sani Rijiyar Lemu, shi Dr. Benin Kudu, da Dr. Mala Mashak Mala Abu Wahab, ga sunan kana kidan yawa. Duk scholarship ce ta kan lokaci kadan, amma yau babu mai biyan su aikin da suke yi. Idan ka je ka samu ƙauyen da babu makaranta, akwai su da yawa, ƙauyen da babu mahaifa ta Qur'ani, babu makaranta, ka ɗauko mutum uku, ba sai ka kai su US ba, ba sai ka kai su UK ba. Idan cikin ƙauye ne ka kawo su cikin capital na jihar yayi, ba ka buƙata daga Kano sai ka kawo su Abuja, ba ka buƙata daga ƙauyen Sokoto sai ka kawo su Kano, ko a'a ba suna a cikin jihar Sokoto, da sauƙin lamari ka ɗauki nauyin mutum uku huɗu daga wannan ƙauyen. Wallahi idan suka koma garin su, za su koma masu wa'azi, masu karantarwa, masu sa wasu su yi karatu, masu advocacy ga ayi abubuwan kwarai. Kuma an taimaki al'umma, an yi saving inta daga 'yan ta'adda, wa'annan mutane da aka yi neglecting, ba a ba su karatun boko ba, ba a ba su karatun addini ba, ana tsammani an zo daini an zauna za a yi fatakala da kuɗinsu, sai ga suna biyo mutane suna abin da bai dace ba. Don haka wajibinmu ne mu tashi mu ba da ilimi. Wajen zaman lafiya kuma matasa suna da babbar gudunmuwa da za su bai wajen zaman lafiya. Babbar gudunmuwa ta farko shine su bi manya. Albarakatu ma akadarikum. Wata biyu da ya wuce na zo wata wani conference a nan office National Security Advisor da United Nations Counter Terrorism Office ta Abin nan, sai matasa aka sa su, haɗa kuma matasa 21 from Accra da North, domin su yi, an yi musu training, an yi musu komai, sai yanzu sai aka ɗauko wasu da ake ganin kamar su yayannin matasa ne, irin mu kenan yayannin matasa, domin mu zauna da su su yi presentation ɗinsu, sai mu ji inda gyara yake. Cikin abin da suke kira a kai, ya kamata a samu matasa ko ina sun mamaye, nake ba daidai ba ne, ya kamata dai a samu manya da matasa an cuɗanya. Sai ya kasance albarakatu ma'a akabirikum, sai ya kasance manya ɗin suna gwada ma yara hanya ta ƙwarai. Don haka idan manya suna cikin lamari, to ba zai samu taɓarɓarewa, ba zai samu lalacewa ba. Akwai hadisin da cikin isnadi ne akwai maƙal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da mutane sai suka ɓata, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yuqi'u ababakarin wa umara yarshudu, can gungun jama'a can da a can wa'incan sahabban idan sun yi ma abubakar da umar da'a suka ce mu binan muka binan za ku gane hanya. Abubakar da Umar su ne manya a cikin wannan al'umma. Bata aka yi na hanya, ba hanyar karatu ba ne, ba hanyar imani ba ne, hanyar ina, hanyar wusatu daga ina, ta ce in suka wa Abubakar da Umar da'a za su duk abin da ke kawo rashin zaman lafiya da zafin kai na yara shi ne yarinta babu manya a ciki. Sahal bin Hanif da aka zo wajen sulhu tsakanin Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya, sai ɗan zafin kai suna son su yi zafin kai, sai ce ya ayyuhan nas ittaqu ra'ya fi din, ya ku mutane ku ji tsoron ra'ayi a addini. Lokacin shi ya girma yana da manyan shekaru, ya ce lokacin da aka zo sulhun Hudaybiya muna cikin masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam, don ni liman akhudhu ad-daniyata ala dinina, don ni za a bari mu yi kaza, annabi yana kwantar san muna da hankali. Baka yanzu na girma, wannan sulhu da za a yi tsakanin sayyidina Muawiya da Ali shine alkhairi, ku tsaya a yi sulhu. Muddin akwai dattawa masu hankali, masu furfura a cikin al'umma, wanda za su ja al'umma, to matasa za su samu rayuwa, ba za su samu fanɗarewa ba. Don shi lokacin da Boko Haram ta fito Najeriya, akan Boko Haram na PhD daga baya nayi developing interest daga baya gare ta sosai amma lokacin da ta fito hujjata ta farko babu aya babu hadisi ta cewa ba daidai bace shine banga manyan malaman da ni sani Najeriya sun dade suna karantar da addini cike ba kuma wallahi wannan istinasi ake da shi ana istinasi da ina manya suke idan aka samu inda manya suke yara suka bi su to ba za a yi zafin kai da manya ba manya sun ga jiya sun ga yau akwai abin da sai experience take yi ne don shi wasu kasashe da suka ci gaba in ka je neman aiki ana diba experience ɗinka kafin a diba tarin karatunka zai yi karami ne da tarin karatu amma baya da experience sai ya kasance a aje shi gefe a ɗauko mai working experience a yi aiki da shi Jelani Aliyu ɗan jihar Sokoto wanda shine DG yanzu na National Automobile yake tsammani a wata lakta da ya yi a ABU Zaria ya ce tun tafiya ta US ba a taba tambaya shi certificate din shi ba abinda aka tambaya shi shine experience din da yake da shi ina yake samun experience ta hanyar zama da manya don haka babban abinda zai kawo rashin tashin hankali shi a rabin yare da manya duk da kanka yayi zafi kaga a watse ka tambayi alagafar ta malam Sheikh Malam Abdul Wahab mi kake gani kaga wannan fofura ai ba zai bari kai ba daidai ba ko ba haka ba kaga ka inga samu Dr. Bashir Al-Furqan kaga duk fofura in zafi ya taso ma Allah gafar ta malam ya ce da ka ta ba haka yake kamata ba kai da Dr. Sani Rijiyar Lemu Professor Mansur Ibrahim in wa'in da yake suna da girma a cikin malanta amma yanzu da abinda muke gani na kananan yara su fito su wa manya kata kata shi ma rashin zaman lafiya ne Al-Qur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa babu wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafai babu wanda ya kai Qur'ani amma me yace wa musaddiqan lima bayna yadayya min alkitabi nazo ne in gaskata na gaba da ni bayna yadayya wanda yazo a taura bata kai Qur'ani ba linjira bata kai Qur'ani ba amma Qur'ani yazo ne musaddiqan lima bayna yadayya annabi Musa da annabi Isa ba su kai annabi sallallahu alaihi wasallam amma yazo musaddiqan lima bayna yadayya yazo ya gaskata na gaba haka ake yi a samu ci gaba haka ake yi a samu nasara Allah ya bamu nasara Allah ya bamu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi
wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira na tabbata ba sai bayin Allah na tabbata musamman da tije daga cikin mu zan ce lalle Najeriya akwai hope harkar musulunci ma akwai hope irin waɗannan matasa da ƙananan shekarun su amma zantuka na dattako ke fitowa daga bakunan su babu abin da ya nunar da su ya mai da su dattawa da hali ba da shekaru ba sai ilimi kuma da bin manya duk wannan maganganun da malam Abdullahi yayi in ka hada su da na malam Jabir ka cakuɗa su ka hada hancin su guri guda shine zai baka cikakken haske bayan Allah yanzu in ba dan dattijan da suke wannan masallaci ba waɗanda su ne shugabannin masallaci suka amince mana da cewa mu zo mu jagoranci wannan abin da muke ta yi yanzu tun daga kwanaki da yawa zuwa yau ai da ba ku ji waɗannan maganar ba saboda haka Allah ya saka musu da alheri bayan Allah yau ita ce ƙarshen rana ta ƙarshe ita ce rana ta ƙarshe a interactive session ma'ana ranakun da za a dinga tattaunawa tsakanin malamai domin ni da na yi ta jagorantar wannan session ɗin iya bizar da aka bani a gida na kwana huɗu ne kuma ta riga ya ta ƙare to amma kuma abin da zai biyo baya muna fatan ya zama cewa ya fi amfanarwa sama da wannan domin gobe in Allah ya kai mu akwai ɗaya daga cikin abokanmu kuma dattijan matashi na gaske wanda ko zaman mu a jami'ar musulunci ta Madina da shi wato yana daga cikin mai kulawa da tarbiyyantar da waɗanda suke ƙasa Sheikh Abubakar Mukhtar Bauchi na to ga wato Allah Abubakar kuma nace Abubakar Mukhtar ko tsaya ma amma mun yi wala Bauchi sunan garin su fito alƙarin local gamma har yanzu iyayen suna garin to da ka aro yaje muku lawa amma dai fulani ne shi wa
insha Allah
kuwa da kedisina kuwa bauce kamar da shi Allah ya saka a ce shehu dan furi ya ce bauce
sai wasu garin malamai ne ko ba kowa da mama in ba daga bauci kake ba to zaka yi aure daga bauci malam Jafar ya yi aure daga bauci Dr. Sani ya yi aure daga bauci Dr. Mansur ma tun daga Sokoto ya je ya yi aure daga bauci malam Abubakar Bukari amma da kabur nan kudi yana da basa daga bauci ya mutu malam sanan da yawa to wannan ma duka nau'i na san gari wanda muka ji wanda shi ba ya cikin abin da ke da shi Allah ya kara mana san Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda malam zai yi shine malinta malamai da malinta a kasar Hausa na san za ku ji topic ne so out haka malinta malamai da malinta a kasar Hausa shin waɗanda muke yawan gani suna musamman a duniyar yau waɗanda zaka yi suna zage-zage suna maganganu suna kaza shin waye malami wane ne ya kamata a ce ya shiga sana'ar malinta yayin da kuma yin Allah ya kai mu ranar Litinin wanda ita ce ranar ta ƙarshe a cikin wannan jerin gwanan laccoci malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Abu Abdulrahman insha Allah zai zo yayi kitabuhu misk insha Allah saboda haka kun yi dadin ku yan Abuja amma dadin ta shine wannan lacciyar muna fatan Allah ya sa ta isa ko ina da wannan kamar kullum zan gode ma jagororin wannan cibiya dan wannan masallaci ba masallaci ne kadai ba cibiya ce musamman jagoran ta Dr. Kabir Kabo wanda dattijo ne dattijo ne wanda yana dab da 70 amma ku duba yanda yake mu'amalantar mu yakan dauke mu daraja da kima da mutuntawa kamar abokansa in yana faɗin wasu abubuwa sai ka ringa jin kunya cewa kamar sa yana faɗin irin waɗannan abubuwa akan yara ƙanana waɗanda yana da ƴaƴa kamar su Allah ya saka masa alheri da musamman kuma shi malam Bala alfawon da ya miƙo min wannan takarda shine wanda zamu iya cewa kanwa uwar gamin alheri an san kanwa aka ce uwar gami faɗa take hadawa ko amma kan uwar gamin alheri Allah madauke sarki ya saka masa alheri sai in Allah ya kai mu gobe sai a dora daga inda ka tsaya ina da ya ci gaba da sanarwa da tallacewa wanda bai samu damar halarta ba ko wanda yake so sanar da dan uwa cewa ya kalli wannan lacca akwai ta ana sawa a Sunna TV karfe 9 na kullum da dare sannan kuma ana yi cewa karfe 10:11 na safiyar kowace washegari a ƙarshen ƙarshe malam muna godiya a gaida iyali malam muna godiya a gaida amarya saboda yau lacce ta matasa ne na tabbata kun ga gabatarwan da zancen da uslubin da magarar saboda haka iyaye na da tije ku haƙuri su matasa da wannan suke ganewa shine yaran da suke ganewa na tabbata kun fi jin dadin lacce a wannan tsarin haka ne to kun ji wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته